الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سافر الحميس shida ga watan Ramadan hijira annabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam na shekara 1435 daidai da 3 ga watan July shekara ta 2014 wannan shine cassette na 16 daga cikin jerin gir kasusuwan karatun karishan karatun fiqhus sira wallafan professor Zaid ibn Abdul Karim Zaid Allah ubangiji ya saka mashi alkhairi waɗannan karatuttuka da ake gani ko saurare da waɗannan muryoyi gabaki ɗayan su mallakar makarantar Darul Hadith Salafiya ne da ke nan Zaria a Nigeria kuma suna ƙarƙashin kariya ta dokar kare haƙƙin mallaka ta ƙasa ƙarƙashin haka ba a halastawa wani mutum ko wasu ƙungiya ko jama'a su sarrafa ko juya su ko naƙalta su ta dukkanin hanyoyi na gargajiya ko na lantarki ba tare da izini rubutacce daga wannan cibiya ba idan jama'a masu sauraro ba su manta ba muna nan muna ta karatu a cikin babukan da ke bayani akan fiqhus sira daga yakin ainihin wato gazwatu hunain da kuma hisaru ta'if wanda muka ji malam ainihin wato Zaid ibn Abdul Karim Zaid yana ta fitar mana da fawaid waɗanda za a iya gani a cikin waɗannan babuka na ainihin sira mun karanta har zuwa gaba ta 8 ma'ana as-samina fa'ida ta 8 wanda malam ya kawo mana a cikin wannan gaba a yanzu insha Allah za mu tashi a shafi na 618 inda malai ke cewa at-tasi'a gaba ta 8 ko kuma fa'ida 8 ta 8 daga ta 9 amin at-tasi'a fa'ida ta 9 daga cikin fa'idojin da za a iftawa daga wannan gaba ta sira shine mashru'iyatu du'a'i wa tawajjuhi ila Allah subhanahu wa ta'ala za mu ga fa'ida tana nuna mana cewa akwai shar'ancin yin addu'a da fuskantar Allah madaukakin sarki da dukkanin bukatu wa huwa mana ran rasul sallallahu alaihi wasallama yasluku shine abinda muka ga manzon Allah ya shiga wa bi khasatin indama tashtaddu al'umur musamman ma a lokacin da al'amura suka yi tsanani fa huwa fi hunain yunashidu rabbahu mun ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a Hunain yana ainihin wato roƙon ubangijinsa yana ma Allah magiya wa yulihu yana tsanantawa wajen addu'a fi du'a li nasril muslimina ala al mushrikina mun ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana tsanantawa wajen addu'a da neman agaji wajen Allah madaukakin sarki da ainihin yima Allah madaukakin sarki kirari da tsananta ainihin nuna buƙatuwa zuwa ga Allah madaukakin sarki dan neman Allah ya baiwa musulmi nasara akan mushrikai kafirai wan nasru min indillahi subhanahu wa ta'ala kuma dama ita nasara tana tahowa ne daga wajen Allah madaukakin sarki wattijahir rasul sallallahu alaihi wasallama ila rabbihi fi hadha al-mawqif al-asib kana amilan qawiyan fi taghyiri daf'ati al-qitali li salihi al-muslimina kuma karkatar da manzon Allah alayhi salatu wassalam yayi da fuskantar da yayi zuwa ga Allah a wannan lokaci da wannan wuri mai tsanani ya kasance dalili mai ƙarfi da ya canza fuskar yakin gaba daya ya koma lisalihil muslimina ya koma ya zama a bangaren musulmai nasara take ma'ana mun ji da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya tsananta addu'a da kiran Allah madaukakin sarki akan ya ba musulmai nasara ya taimaki addinin sa ya taimaki masu taimakon addinin shi wanda kuma dama Allah shi yake bada nasara da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya tsananta wannan addu'a Allah cikin hikimarsa ya karbi wannan addu'a kuma ya baiwa ainihin manzon shi nasara al'amarin da ya zama daga ƙarshe ya zama alheri ga musulmai gabaki daya to wannan ya nuna mana muhimmancin addu'a a cikin rayuwar nan gabaki daya da kuma musamman a wuraren da muke da tsananin buƙatuwa ko muka shiga cikin tsananin kunci na rayuwa amma yujibul muttarra idza da'ahu wa yakshifu as-su Allah shine wanda yake amsa ma wanda ya shiga cikin kuncin bukata kuma ya yaye bakin ciki wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'wata ad-da'i bada duk wannan ayoyi suna nuna yadda Allah yake kwadaitar da bayi zuwa ga su roke shi dan ya amsa musu dan ya biya musu bukatunsu. Malamai suka ce a cikin ka'idar Allah akwai abinda ake cewa kaddara wata take muhattama. Allah ya riga ya rubuta cewa kaza zai faru ga wani a lokaci kaza a yanayi kaza a wuri kaza an riga an gama babu canzawa. Sannan kuma akwai kaddara muallaka, kaddara wanda Allah zai ce wani zai samu kaza a rayuwa idan yayi addu'a zai samu, in bai addu'a zai samu ba, ko kuma wani zai gamu da masifa kaza amma in yayi addu'a zan kawo mai da ita. Dan haka addu'a tana da tasiri kwarai wajen abin da zai faru ga mutum, domin Allah madaukakin sarki yana iya canza abin da ya niyyar farar da shi sakamakon addu'a. Yamhullahu ma yasha wa yuthbit wa indahu umul kitab. Allah sai ya goge wani abin da ya ga dama, wani kuma ya tabbatar. Ma'ana mutum ne gashi ya shiga mota zai tafiya sai yayi addu'a yayi tasbihin da ake yi da sauransu. Idan da a cikin kaddara Allah zai yi hatsari ya ji mugayen raunuka, sai Allah ya sa a canza kaddara zuwa ga koda yayi hatsarin sai daya akan abun hawa, ko kuma idan babu abin da ya faru kawai zai dan yi wato za su dan samu wani dan gargada ne kawai sai su wuce. Da haka yakan faru ga mutane, kuma mutane suna samun kansu a wurare waɗanda sai kaga su bada labarin cewa sun samu wannan matsalan ne saboda ba su yi addu'a ba. Akwai hadisi a cikin sunan Abi Dawuda a cikin kitabud da'awat wanda tabi'in da ya rawaito hadisin yana baiwa dalibai wannan karatu daga cikin addu'o'i na tsari, sai yake karanta musu cewa duk wanda ya karanta wannan addu'a idan gari ya waye, wannan addu'a da ake idan za a fito daga gida, Allahumma inni a'udhu bika an adilla aw udalla aw adilla aw udalla aw azlima aw udlama aw ajhala aw yajhala alayya, sai yake ce musu wannan addu'a duk wanda yayi ta in Allah ya so a wannan rana bai da matsala da shedanu, idan sun ganshi ma za su dinga canza hanya. To san da yake musu wannan magana sai suka lura shi hannun shi guda daya a shanye yake, ma'ana ga shedanu su shanye mishi hannu, sai ce kuna mamakin hannuna da yayi haka ko? To wannan kaddara ce Allah ya rubuta mana, ran za ta faru da ni sai na manta ban yi addu'a ba. Haka al-Imam al-Qurtubi mai sharhin Muslim, ba Qurtubi mai littafin tafsiri ba, to yana da malami shi ma Qurtubi ake ce mishi, shine mai al-Mu'lim lima ashkala min sahih Muslim, wanda sharhi ne na ikhtisarin da yayi ma Muslim. To wannan malami da kanshi yake bada labari cewa wata rana ya zauna a wani waje suna cikin halin tafiya, yana zama sai kunama ta cije shi ta harbe shi, sai tana ashe da zai zauna a wajen bai addu'an Allahumma a'udhu bi kalimatil lahi tammati min sharri ma khalaq ba. Duk waɗannan mai cikin nuna mana muhimmancin yin addu'o'i waɗanda suka tabbata ma'afurat a wurare da ake rayuwa, wurin zama, wurin tashi, wurin bacci, wurin farkawa, cin abinci bayan gama cin abinci, wurin yin jima'i, wurin da mutum ya ga wani abu da ya taya mai da hankali, inda mutum ya ga wani abu da ya burge shi, a wuraren tawafi, a cikin sallah, waɗannan dai addu'o'i ma'asurar jama'a. Ya kamata musamman mu ahlus sunna mu zama da matakar kiyayewa da kulawa da wannan addu'o'in. Kar mu dinga bari ƴan bid'a suna mana gori cewa ba ma yin azkar. Mu muke da azkar tabbatattu daga Annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin sunna. Sannan kuma da addu'o'i waɗanda za su dinga afko mana a wurare da za mu samu kanmu zuwa ga yin bukata ta addu'a buɗaɗɗiya, kamar a wajen hawan Arafa, ko a cikin tawafi, ko a wajen bayan salloli na nafila, ko a ƙarshen sallar dare, ko da tsakar dare idan mutum ya tashi, ko bayan kiran sallah, ko lokacin da ake ruwa, ko halin matafiyi, da makamantan wurare da ainihin wato za mu samu kanmu zuwa ga bukatuwa, zuwa ga addu'a, ko wajen shan ruwa a yanzu lokacin azumi. Sannan kuma musamman a wannan zamani da muke rayuwa, kamar yadda muke faɗa jiya, muke fuskantar fitintunu mabambanta da bala'o'i a cikin rayuwar nan, babu shakka muna cikin zamanin da ahwaju ma nahtaju ila du'a, lokaci mafi tsadar da muke buƙatuwa zuwa ga addu'a a wannan lokaci na azumi. Kuma a wannan hali da muke ciki a ƙasar Najeriya, wajibi ne akan ɗaiɗaiwa mu gaba ɗaya da kuma mu dinga tuna wa junanmu, lallai mu dinga yi wa ƙasar nan tamu addu'a. Allah ya dawo mana da zaman lafiya, Allah ya canza mana yanayin da muke ciki, Allah ya kawo mana shugabanni na gari wanda za su mai gurbin waɗannan shugabanni, Allah ya sanya mana albarka a cikin rayuwarmu da addininmu da ainihin ƙasarmu, musamman saboda halin da muke ciki. Wannan tabbas idan mun yi shi da kyakkyawan imani, kuma mun yi kokari mun gyara gurgurdan abinda muka san muna yi na kurakurai Allah zai taimake mu akan abin da muke malaman sunna ya tabbata har game da karatu da suke koya ko suke koyar da ƴaƴansu ko suke koya wa daliban su suna yin addu'a ta musamman al-imam an-nawawi aka ruwaito labari daga gare shi a cikin tafin at-tibyan yana cewa har sadaka suke yi ta musamman suna yin addu'a suna tawassuli cewa Allah ka boye mana aibubin malamanmu Allah kar ka sa mu dan ganin aibin malamanmu al-imam ibnu hajr an ruwaito cewa yayi addu'a ta musamman Allah ya bashi ilimi irin na imam az-zahabi haka malamai da dama suka yi sukan zauna su yi addu'a ta musamman cewa Allah ya sa su rike karatun da suke da shi Allah ya ba su gamin da katara akan abubuwan da suke haka ƴan kasuwa haka duk abubuwan da muke lalle wannan yana ƙara tabbatar mana da muhimmancin addu'a to kamar yadda muka sha fada dama wannan karatun muna so ne koyo shi mu dinga alakanta shi da rayuwar mu da muke shine cewa muhimmancin addu'a a rayuwar musulmi kar musulmi ya saki ya wuni ya kwana ya tashi ya zauna ya tashi nan ya je can yayi wannan ya wancan ba tare da yana yin addu'a ba kul ma ya abu bikum rabbi laula du'a'uku babu ruwan Allah da ku in ba ku yin addu'a Allah baya san mutumin da baya yin addu'a meye aka ce Imam Shafi yana cewa Allahu yaghdabu in abaita su'alahu wa bunayya adamu hina yus'alu yaghdabu Allah shi yake yin fushi in ka ki tambaye shi in ka ki roƙon shi ba irin dan adam bane shi Allah domin shi kuma dan adam a san da kake roƙon shi a sannan yake yin fushi idan mutum aka san cewa wane mai roƙo ne inda aka ganshi za a dinga bata dai ana ya matsa fuska saboda za a ce yanzu zai zo ya fara roƙo yanzu zai ce a mai kaza to amma shi kuma Allah a sanda ka ki roƙon shi sannan zai jawo shinka domin shi Allah ya da taskoki na dukkanin buƙatun mutane ya da taskoki na dukkan abubuwan da mutane suke buƙata a duniya da lahira na alkhairi kuma yana jira ne kai ku roƙe shi sai ya ba ku shi ba zai gaji da ba ku ba sai kun gaji da roƙon shi bade gaji da ba ku lada ba sai kun gaji da yin aikin alkhairi inna allaha la yamal hatta tamallu ina fatan mun gane wannan to lalle mu kiyaye kaidoji na addu'a da manhaji da yadda ake anan zan yi ishara ga littafai irin littafin al-karimu tayyib na ainihin wato shaykhul islam ibn taymiya da kuma al-wabil sayyib min al-kalimu tayyib na shaykhul islam ath-thani ibn qayyim al-jawziya da littafin ainihin al-adhkar na al-imam an-nawawi da littafai makamanta waɗannan da dan karamin littafin nan na al-qahtani shine hisnul muslim dukan suna cike da addu'o'i ma'asurat ingantattu daga ainihin annabi sallallahu alaihi wasallama a wurare da lokuta da yanda ake yin su dai zama kuma muna yin shi a bisa ka'idar mu cewa ala manhaj salaf ina fata mun gane wannan Allah ya sa mu dace mallai ya ce a duba littafin Muhammad Faraj al-abqariyatu al-askariya fi ghazwati ar-rasul sallallahu alaihi wa sallama a cikin shafi na 602 bugun madaba'at darul fikr al-arabi lin-nashr al-qahira darul fikr al-arabi lin-nashr fi al-qahira a taba'a ta uku wanda aka buga a shekara ta 1977 na'am sai mallai ya ce al-ashira gaba ta 10 daga cikin gabobin ainihin wato fawaid na wannan bangare na sira lamma lam yatamakkani ar-rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama min fathi hisnu ta'if sa'ad da ya zama manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama bi samu halin cin ya bude wannan katanga ko ganuwar da'ifa ba kila lahu sai aka ce masa ud'ullaha alaihim ya manzo Allah kai musu bakar adda kai adda Allah ya wulakanta waɗannan mutane fada'a lahum bil hidayati wa lam yadu alaihim amma manzo Allah sallallahu alaihi wasallama sai ya musu addu'ar Allah ya shirye su bai musu baka addu'a ba laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma anit harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim shi manzo Allah al'amarin shi raufun ne rahimun ne harisun ne alal mu'minin yana da kwadayin ya ga mu'minai sun samu alkhairi al'umma sun samu alkhairi mai tausayi ne mai tausasawa min al-abi ahna wa min al-ummi arham shi sai yace misali na da misalin ku kamar misalin mutumin da ya hura wuta ne yana so ya jidimi sai kwari su dinga zuwa suna so su ga hasken suna kokarin fadawa shi kuma sai ya tattunkuɗe su ya tattunkuɗe su saboda alkhairin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama manzo Allah saboda alkhairin shi da Allah ya kai shi aljanna a kai shi rangadi ya je ya ga aljanna a kai shi wato yawon bude ido a aljanna da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya ga wani dan itace sai da yin kokarin yayi wafuto shi ya taho da shi ya tsunko shi daga jikin bishiyar aljanna yace da na zo da shi nan duniya babu wani mutum a cikin al'ummata da zai ƙara samun matsala ta yunwa saboda yanda manzo Allah yake da kwadayin al'umma shi su samu wannan alherin ya gama nuna musu hanyar zuwa aljanna amma kuma yana so ina ma zai samu wani rabo daga cikin abincin aljanna ya ba su tun a nan duniya su samu saboda alhirs to bai kamata a ce kana musulmi ka zama kai kuma ka fita daga jami'iyyar manzo Allah ka shiga jami'iyyar wani dan ta'adda ba ko wani dan takfiri lalle di yanda kake a same ka a cikin kungiyar Annabi sallallahu alaihi wasallama alfirqatul najiya alfirqatul muhammadiyya sallallahu alaihi wasallama kar ka sake ai identifying ɗinka da wani addini ko wata dariƙa ko wani mazhabi ba irin na Annabi ba sallallahu alaihi wasallama domin ka shiga uku kalalaci kar ka sake a wayi gari kana cikin waɗanda za a zo a kore su daga tafkin Annabi sallallahu alaihi wasallama ranar alkiyama saboda manzo Allah yana son ka tsira yana son ka kai labari yana son ka ainihin samu falahi da ainihin tsira shi yasa sai yake musu baka addu'a sai ya ce Allahumma hadihim ya Allah ka shirye su bai ce Allah ya batar da su ba haka lokacin da wasu ƴan kabilar Daus suka zo suka ainihin wato anshi musulunci suka koma suka mutanen su wa'azi mutanen su suka yi jafai ma wannan wa'azi da aka musu sai suka dawo a guje gun manzo Allah sallallahu alaihi wasallam suka ce ya rasulullah inna dausan kad kafara billah fad'ullah alaihi suka ce manzo Allah mutanen mu dausawa sun kafircewa Allah kai musu baka addu'a ya Allah ina manzo Allah sai daga hannayen shi mai albarka yace Allahumma hadi dausan Allahumma hadi dausan Allahumma hadi dausan kafa uku kafa kuma garin su sun tuba sun musulunta su ko waɗannan masu wa'azin saboda bakin cikin kafiran nan sun ki musulunta kuma suna tawa addini isgidi zuwa sai kai suka ce fad'ullah alaihi ka musu baka adda Allah ya darkake su ka musu irin na Annabi Nuhu la tazar alal ardi min alkafirin da yara na ba ta mafahimci wannan to haka ake so kullum masu da'awa su zama mu zama mubashirun la munafirin mu zama masu nuna mutane kofofin alheri da nuna musu yadda za su zama su samu irin alherin da muke ganin mun samu kar ka zama mai kunci da kyamata da nuna mutane su ba komai bane ka dinga gane cewa kai alherin da ka samu na shari'a ba dabaraka bace taimakon Allah ne daga mutakatar Allah ya daura ka akai sai kai kokarin kai da mutanen da kake musu da'awa ku samu ku karu a cikin alkhairin domin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam so yake al'umma shi ta fita kowa yawa al'umma shi ta fita kowa bunƙasa ranan kiyama a ga al'umma shi ta fita kowa yawa a fadin kiyama a cikin ainihin wato al'umman duniya gaba daya kamar yadda ba da labari za a zo ana cikin nuna ko waɗannan annabawa suna wucewa da jama'ar su yace sai na ga tarin wasu dandazo sai na fara cewa Allah ya sa al'umma ta ce sai a ce ai ina waɗannan al'umman Musa ne ma tukunna ba kawo ka al'umma ka ba yace can sai na ga wani dandazo da ya girma wancan a yawa sai a ce to ga al'ummar ka nan to ya kamata kai mai da'awa ka zama wato agent ne kai ko ambassador jakadi na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam na alkhairi da manzo Allah alaihi salatu wasallam ya kawo wannan duniya a takeice sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam mai musu addu'a alkhairi yace Allah ka shirye su wa hadha min kamali ra'afatihi wa rahmatihi wannan yana daga cikin cikar rahamarsa da tausayin sa sallallahu alaihi wa ala alihi wasallama wa illa in ku ba haka ba fa ahlu ta'ifi adawu ar-rasul sallallahu alaihi wasallama wa akhrajuhu mutanen ta'ifa sun cutar da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama kuma sun fitar da shi lamma ja'a yad'uhum ila Allah lokacin da yazo yana kiran su daga zuwa ga Allah waramau aqibaihi bil hijara suka dinga jifan bayan shi da ainihin duwatsu in za ku yi tunawa jama'a a can farkon sira an yi karatu dangane da lokacin da Quraishawa suka kuntatawa Annabi sallallahu alaihi wasallama sai ya shawaran to bari ya fita kasar Ta'ifa wanda shine birni mafi kusa da Makka ya je musu wa'azi la Allah su su karba da ya fita ya je wannan waje sai ya gamu da bala'i tare da su wanda bai gaza da Quraishawa ba shine suka zazzage shi suka aibata shi ya juyo zai tafi kuma suka sa yara da ƴan iskan gari suka dinga jifan shi ana mashi ihu a lokacin mala'ika ya zo ko kamar da zamu ji anan yace ka ba da izini a darkake su yace a kyale su idan su ba su imani ba ina fata ƴaƴansu da jikokin su su sallallahu alaihi wa ala alihi wasallama fil akhirati wal ula shi yasa ga baki ɗaya duk duniya da musulmai da kafirai da mutanen kirki da na banza sun yadda cewa babu mutumin da ya ci nasarar da'awar shi irin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama babu shi wannan har kafirai sun yadda da wannan saboda yadda ya tsara da'awan tsari ilahi da kuma irin yadda yake da ainihin wato strategies dabaru na ainihin iya nuna mutane alherin dake cikin da'awa shine irin wannan a lokacin inda yace a halakar da su kai gaba daya shikenan dama yana cikin tsaka mai wuya ne a cikin mutanen shi da sauran kafirai yace to kun ji ko eh wani irin mutum ne wannan kace ka kawo addini kuma ka sa an fara halakar da mutane shikenan har wanda suka shiga mai su fasa shiga addini to amma su da kansu da suke gaba da shi idan ya musu wani alheri sai su ce kai ba mu taba ganin mutum irin wannan ba haka sa Abu Sufyan suka fada haka irin Sufyan dan Umayya suka fada haka irin Sa'id dan Amr suka fada bayan fatuhu Makka cewa kullum muna ta mishi aibantawa muna ta kyamatar shi muna kyamatar da mutane shi amma shi alheri kawai ke nufin mu da shi to haka yake kamata mai da'awa ya kasance Allah ya shirar da mu kuma zalika da'alahum sallallahu alaihi wasallam bil hidayati wahum min aladdi a'da'ihi tunda haka manzo Allah ya musu addu'a ainihin Allah ya shirye su tare da cewa suna daga cikin abokan gaba mafiya tsananin gaba gare shi wa hadha min dalail shafaqatihi wannan na nuna wato tsananin tausayin shi wa rahmatihi da rahmatsa sallallahu alaihi wasallama bi ummati ga al'ummarsa wa qad istajaba Allahu li du'aihi Allah ubangiji ya amsa addu'an manzon Allah sallallahu alaihi wasallama faja'u muslimina sai ga sun taho gaba ɗaya sun musulunta ba'da zalika bayan wancan ainihin hadisa biduni ana'in aw mashaqqa ba tare da wani kunci ko wahala ba karanta ainihin littafin Ibrahim al-Quraybi a cikin marwiyat na ghazwat Hunain a shafi na 300 da ainihin 43 ina fata mun gane wannan simale yace وهكذا يحسن بالمسلم ان يجعل من دعوته الدعاء بالهدايه haka yake mata musulmi ya kasance ya sanya a cikin da'awarsa kullun addu'a ta neman Allah ya shiryar da shi shida al'ummarsa liman yad'uhu ila Allah subhanahu wa ta'ala Allah ya shiryar da mutanen da yake kira zuwa ga Allah wa qadda ar-rasul sallallahu alaihi wasallama bi islam umar ibn al-khattab har ila yau haka ne ko muka ji mun karanta a can baya inda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yayi addu'an Allah ya shiryar da Umar kullun yakace ya Allah ka daukaka musulunci da daya daga cikin Umar guda biyu shine Umar dan Khattab da kuma Amr dan Hisham shine Abu Jahal kenan yace Allah ka daukaka musulunci da daya daga cikin waɗannan mutane Qurayshawa saboda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya lura da irin wato aikin da zasu yi wa musulunci in sun shiga musulunci to cikin hikimar Allah da ainihin wato abin nan cikar ilimin Allah sai Allah ya baiwa Umar dacewa da wannan alherin to kuma ka duba irin yadda Umar ya daukaka a cikin musulunci ya zama daya daga cikin mutane biyu mafiya daraja addinin musulunci wanda sayyidina Ali da kanshi lokacin da aka daga janaiza Umar yana cikin sahih Bukhari aka zo aka sanya Umar a cikin makarar janaza sai Abu Abbas ya rawaito sai ya ce sai na ji wani ya dafa ni a baya yana cewa wallahi ya kai Umar da na waiga inji sayyidina Ibn Abbas yace sai naga Aliyu ne sai naji yana cewa kamar yana magana da gawar irin maganar zuciya amma ta fito fili yana cewa wallahi baka bar wani a duniya ba ya kai Umar wanda nake fatan na mutu da irin aikin sa sayyidina Ali da ku yan shiya kuke cewa tsakanin shi da Umar ba a ga miciji ku ku kai irin wannan gaba yace bai ga wani mutum a duniya da yake so ya mutu da irin aikin shi ba kamar Umar yace wallahi ina tuna kullun naji manzon Allah yana bada labari cewa mun fita ni da Abubakar da Umar mun shiga ni da Abubakar da Umar mun je wuri kaza ni da Abubakar da Umar mun zauna a wuri kaza ni da Abubakar da Umar radiyallahu anhuma wa sallallahu alaihi wa ala alihi wasallama to ka duba yadda Umar ya daukaka yadda ya zama babban mutum yadda manzon Allah yake cewa da akwai wani annabi a bayana da Umar ne a cikin Bukhari yace in akwai wasu wadanda ake musu ilhama a cikin al'umma ta to Umar ne Umar dan Khattab kenan sa'annan yazo yayi wannan halifanci da yayi ya daga darajar daular musulunci ta kai zirwatu sinamiha shi ya tsara duk wani tsare-tsaren administration da zake ta kama da su a duniya kafin gautun shi ba a san da su ba tsare-tsaren ministries tsare-tsaren farsasan tsare-tsaren aikin office da kuma hierarchy na shugabanci daga wani sewa ne tsare-tsaren pension da gratuity da tsarin karbar haraji da juya shi taxpayers money yayi kamata a yi da shi da Umar ya tsara waɗannan da tsarin tenureship na shugabanni da kuma supervision na kai shugaba a ma'aikata ka dinga kula da kananan mai suke ciki wannan ya kai ma turawa da yake su mawukata ne suka ce Umar ya fi manzo Allah muhimmanci a tarihin musulunci saboda su mawukata ne shi Umar ya san ba haka bane, ma'ana su sun kalli kawai wannan secular abubuwan da yayi ne. Shi Umar da kanshi da manzo Allah ya ce mishi na je kiyama na shiga aljanna na ga gidanka nace bari in shiga ne kallo wani katan bene sai naga wata mata tana alula nace wannan aka ce mata kace aljanna sike sai na juya saboda sanin kishinka ne. Umar yace da ya fashe da kuka sai yace haba manzo Allah kai zan yi wa kishi kuma ta dalilin wa na samu wannan alherin to kaga shi Umar ya san bai kai annabi ba kenan. Ina fata mun fahimci muhallin shahid din. To haka Umar ya zama kuma mutum mai ainihin kankan da kai da tawalu lokacin da ya tsara cewa dukkanin mutanen da suka yi wa musulunci aiki kowa za a dinga bashi abinda zai rayu ba zai ƙara buƙatuwar komai a rayuwarsa ba har ya bar duniya, ma'ana za a ba su fansho. Sojojin musulunci wanda suka yi Badar, suka yi Uhud, waɗanda aka kashe iyayensu da mazajensu, waɗanda aka je da su yaƙoƙi na ainihin Qadisiyya, waɗanda aka je da su yaƙi na Fatuhu Makka, yace a tsara su tasnifin su ɗabaka ɗabaka kowa gwargwadon darajar shi. Yace to a fara da jinin Annabi sallallahu alaihi wasallam sune ɗabaka ta farko a tsarin shi. Sai aka ce ka fara da kanka mana maɗayinka na halifa. Yace a'a, ku kyale Umar inda Allah ya ajiye shi da Umara haisu wa ba'ahu Allah. Sai aka sai da aka zo tsara aka tsara aka ce to mutanen gidan Annabi sune matsayi na farko. Da aka abu a Hassan da Hussein a zamanin Umar sun fi kowa samun fashe jama'a ku ji wannan. Dan aka zo ana raba wa samarin sahabbai kaya ko riguna nasu, sai an kawo su ofishin shugaban kasa ya gansu musamman ya endorse. Sauran ku ya ba wa sun Umar dan Bashir dama cewa za ku iya ba su hada sa Abdullahi dan Umar da si Ibn Abbas duk a ba su abin da ya kamata a ba su ya amince. Amma duk abin za a ba Abubakar Sayyidina Hassan da Hussein sai an kawo ya gani saboda nan musamman ne. Ai ka san ko yanzu aka ce ga wani office director yana kasan ofishin shugaban kasa ne, to yafi ministry matsayi kenan. Kuma ce wannan jama'a in aka kawo inda gani sai ce wannan bai dace da su ba, ai jikokin Annabi ne sallallahu alaihi wasallam. Dan kusan mu ahlus sunna mun bi kowa san jikokin Annabi, amma muna da kaida ne. Akwai lokacin da aka kawo riguna ya ta fada yace waɗannan rigunan za ku baiwa Hassan da Husaini waɗanda manzo Allah yake cewa shugabannin samarin aljanna. Yace a tafi kasar Yaman a je a sayo musu kaya na musamman a kawo ya gani. Kullun haka yake ba su wannan karama. To daga su kuma sai ce to daga nan kuma sai as-sabiquna al-awwaluna min al-muhajirina, yace su ne wanda suka riga shiga musulunci din nan, waɗanda suka shiga kowa a lokaci da wuri wanda yake afi tsanani. Daga nan fa yace to a dauko kuma waɗanda suka hijira biyu aka yi ta tsarawa. Shi bai sa kanshi a cikin lissafin ba yadda aka gama dukkanin wannan lissafin, kuma da ya kamata ya shiga cikin waɗannan ba. Sai da aka zo to ragowar musulmai wanda za a raba ce to ƴan kabila kaza, ragowar mutanen gari kaza, sai ce to a lissafa shi a cikin ragowar ƴan kabilan Banu Adi kabilarsu, sannan aka sa shi a cikin harka Umar dan Khattab kenan radiyallahu anhu. To duk wannan menene sakamakon addu'ar da manzo Allah ya ce Allah ka ɗaukaki musulunci da ɗaya daga cikin mutanen nan tsakanin Umar dan Khattab da kuma Amr dan Hisham. Sai Allah ya ɗaukaki musulunci da shi wannan Umar dan Khattab, Allah ya bashi wannan matsayi, ya bashi irin wannan gamda katar, ya bashi jajircewa akan gaskiya, yau musulunci ya irin waɗannan ayyuka wanda har yanzu ga yana ana cin more su. Har yanzu ana karanta nazariyat na Umar a cikin tarihin siyasar mulki ta duniya, ana mamakin yadda aka yi wannan mutumi a wancan primitive time ya iya irin waɗannan tsare-tsaren radiyallahu anhu wa ardahu. Wada ali ummi abi hurairata radiyallahu anhu bil islami fa aslamat. Ha kuma annabi sallallahu alaihi wasallama yema uwar abu huraira addu'ar Allah ya shirye ta ita ma ta musulunta. Wannan kissa al-imam ahmad da muslim da al-imam al-bazzar da kuma abu nu'aym al-asfahani a cikin littafin ma'rifatus sahaba kenan su suka ruwaito kissar musuluntar uwar abu huraira. Bayan da abu huraira ya bi an shi musulunci ya je ba ta labarin Aisha musulunta, ya roke ta, ma'ana ya kira ta zuwa ga musulunci, sai ta yi butulci ta ainihin ki musulunta, kuma har ta dinga faɗan mugayen maganganu game da annabi sallallahu alaihi wasallam. Abu Huraira hankalin shi ya tashi ya taho a guje wurin manzo Allah alaihi salatu wasallam yana kuka ce ya manzo Allah, na ma'uwa ta tayi musulunci bata musulunta ba, kuma ta faɗa mu maganganu game da kai wanda raina bai so ba. Yace ya manzo Allah ka roki Allah ya shirye da ita. Nan take manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace Allahumma hdi umma abi hurairata, Allahumma hdi umma abi hurairata kafa uku. Abu Huraira ko kafin ya koma garin su sai tara hatta musulunta a gun wasu mutane wanda suka riga suka musulunta. yace da ya shiga isa gidan da ya sallama sai ta mishi ishara akan ya dakata kai ya shigo ashe tana yin sallan walaha ne irin sallan da ake cewa sallar tsofaffi ko an daga tsofa ba gaba ta fasa yin walaha bayan ta idar ta ya shiga ta mishi albashi ta ya ta musulunta sai sake ruguwa ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya godiya daga nan kuma yace ya Allah ka roki kai roƙa mu ne ya manzo Allah ka roƙa mu ne Allah ya sa mu'mine su dinga kaunata ni da uwata daga nan manzo Allah yace ya Allah ka sa mu'mine su dinga kauna Abu Huraira shi da uwarsa da ka inda ka ji a ranka baka san Abu Huraira ya kai mutum to kai ba mu'mini bane kawai akwai magana akwai matsala game da imaninka saboda ba mu da shakka akan Allah ya karbi wannan addu'a ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam dan haka duk mu'mini zai ji yana kaunatar Abu Huraira ya kamata a ga alama kauna Abu Huraira tare da shi a ga misali muna da ƴaƴa masu sunan Abu Huraira muna da masallatai da marakis da mashru'at masu dauke da sunan shi mun san tarihin sa muna karanta tarihin shi muna alfahari da shi muna celebrating din sa domin Abu Huraira shine hafizus sahaba kamar yadda al-Imam Ibn Hajar ya kira shi a cikin littafin shi na ainihin taqribut tahzib da yabo tarihi sai yake cewa shine hafizus sahaba malamin hadisi a cikin sahabbai tare da cewa ya rayu da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kwatan kwacin shekara uku ne kadai na ƙarshen rayuwar Annabi sallallahu alaihi wasallam amma ya ruwaito ilimin da babu wanda yake kusa da shi ma yana da hadisai sama da 2000 shi kadai yake cewa kuma na karantar da dan abin da naga zan iya ne akwai sauran katun da in na fada sai an kashe radiyallahu an abi hurairata wa ardahu na'am to sai ce al hadiyatu ashara wato fa'ida ta 11 qala ibn kathir rahimahullahu ta'ala الإمام الحافظ ابن كثير أتكلم البداية والنهاية يكتشف في الحكمة من تأخير فتح الطائف ينا مجانا جمد حكمة تسعى الله يجنكرتا فاروان بول الطائفة يكتشف وكانت الحكمة الإلهية تقتضي أن يؤخر الفتح آما إذن لئلا يستأصل قتلا تكين حكمة الله ما دو كنسركي سي الله يهكنت أجنكرتا وانا فتح وانا شكرا dan kar a je gaba daya a kashe su duka mutanen li annahu qad taqaddama annahu alayhi salam lamma kana kharaja min at-ta'if domin ya tabbata cewa lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya fita daga ta'ifa fada'ahum ila zuwa ta'ifa fada'ahum ila Allah ta'ala ya kira su zuwa ga hanya Allah wa ila an ya'uhu kuma cewa su taimake shi hatta yuballigha risalata rabbih azza wa jalla dan ya isar da sakon ubangijin sa وذلك بعد موت عمه أبي طالب باي رسوان بفن سأبو طالب فردوا عليه قوله سكا مين مسد مغنشي وكذبوه سكا ارتش فرجع مهموما يداو تكين بكين تكي لم يستفق بي أنكربا إلا عند قرن الثالب كوي سيغنش هيا كون وديمي سنة قرن الثالب معنى ينا تكين دامو هيا تفيا بيما سن إلا يكي بيما فإذا هو بغمامة وإذا فيها جبريل سيغغا ونجرجينا sai kuma ga mala'ika jibrilu a cikin wannan girgije fanadahu malikul jibal sai mala'ikan da ke kula da duwatsu sai ya kiraye shi faqala yace da shi ya muhammad inna rabbaka yaqra'u alayka salam yace ya kai muhammad sallallahu alaihi wasallama ubangijinka yana gaishe ka wa kar sami'a qawla qaumika kuma ya ji zancen da mutanenka suka fada laka gare ka wa ma raddu alayka da kuma abinda suka mai maka da martani fa in shi'ita in ka yadda an utabbika alaihim al-akh shabaini wadannan bakakin duwatsu guda biyu kawai in darkake su da su in wurga musu gornet na duwatsu guda biyu gaba dai a halaka su fa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallama sai manzo Allah yace bal asta'ani bihim yace a a ina neman na ƙara kusanta da su a jinkirta musu la allaha an yukhrija min asladihim man ya'buduhu wahdahu wa la yushriku bi shay'a yace fatana Allah ubangiji ya fitar daga cikin tsakun su ƴaƴan su da jikokin su waɗanda za su bautawa Allah shi kadai ba za su musu shirka ba kwata kwata kaga su sun bambanta da mutanen annabi Nuhu to mutanen annabi Nuhu ya riga ya samu yaqini Allah ya bashi yaqinin cewa innaka intazarhum yudillu ibadaka wala yalidu illa fajiran kafara in ka bar su ya Allah ba su tuba ba za su cigaba da batar da bayinka kuma duk wanda za su haifa a nan gaba to tsinanne ne kuma dan banza fajiri ne kuma kafiri da haka babu bukata a basu a duniyar nan kawai shikenan a kashe su duka shi kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yana ta fata yana du'a'i yana sa ran nan gaba Allah ya shirye su to haka har yanzu shine kaidar da'awa jama'a ruwa kuga jama'a irin yadda ɗan ɗariƙa da sauran ɗan bid'a suka yi ahlus sunna jafai a kasan nan sanda ahlus sunna mutanen izala suka fara da'awa aka kyare su aka kyamace su aka raba su da matan su da gidajen su da kasuwanni da rayuwar su da sun ce to tunda dai mutanen nan sun ki wazi bari kawai mu kyale su bari mu kaura ko kuma mu mu dawo mu zauna kawai mu shantake da yanzu ba kai inda ake ba da barna ce za ta wuce wanda aka baro a baya amma da suka ci gaba suka jajirce da wazi sai aka wayi gari yanzu su wadancan da suka ki ko dai sun shude wanda suka maye bayan su kuma suna yin addini sawa'un malaman ne da shehunan ko jahilan gari ko ƴan bokon ko kuma shuwagabanni da sarakuna an waye gari kusan kowanne daga cikin wannan mutanen idan shi bai izala ba dan shi dai ko matar shi ko jikan shi to da an ki yin wa'azin gaba daya kaga babu yadda za a samu wannan ci gaba to haka yanzu ma ya kamata in kana wa'azi a garin ku ko a ungoku idan dattawa suka ki rabu da su kama ƴan yara ita koya musu gaskiya ita gaya musu karatu na alheri haddata da su alqur'ani karanta da su sunna annabi sallallahu alaihi wasallama bayan shekara 10 20 kuma kamar haka za a wayi gari ya zama sun maye gurbin wadancan wadanda suke ainihin wato sun ki gaskiya din sai ya zama yanzu ana yin abun alkhairi a inda da aka ki ina ba ta mun fahimci wannan yanzu ka je maka ka kalla kaga yadda tauhidi ya zauna da gindin shi a makka in ka tuna cewa nan fa wannan ka'aba ita ce majalisar su Abu Jahal majalisar su ainihin mai ta dan khalaf majalisar waɗannan kasurguman kafirai waɗanda suke da gumaka waɗanda suke da giya da riba da barna iri-iri yanzu ko duk ba ta yiwa zaka san cewa lalle Allah ya yi mu musulmai juyin jihadi yanzu babu wanda yake tunanin bari ya shiga makka da gunki ba zai yiwa ba lalle a ce ga gunki na Ka'aba to inda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce a halakar da su gaba daya da ba a kai wannan bugin ba ina ba ta mun fahimci wannan domin a halakar da su kaga ba su da aqib kenan ba su da waɗanda za su haifa ballantana su zo su yi musuluncin daga baya ina fata mun gane wannan da shine sai malai yake cewa yace fa nasaba qawluhu bal asta'ani bihim alla yaftaha hisnahum la alla yuqtalu an akhirih sai wannan ya dace wannan magana ta shi ta dace da cewarsa da yayi a zan jinkirta musu wannan ya dace da sai Allah bai bashi dama ya bude wannan katanga ta sa'ifa ya shiga ba aka yaki da sai a kashe su gaba daya to amma da bai haka ba wa an yu'akhkhara al-fathu afwan Allah ya jinkirta wannan fathu din li yaqdimu ba'da zalika muslimina fi ramadana min al-am al-muqbil sai Allah ya jinkirta musu wannan sai ga su sun taho sun musulunta gaba daya a watan ramadana na shekara ta gaba ma'ana wannan abin ya faru a shekara ta 8 su kuma a shekara ta 9 bayan hijira Nabi sallallahu alaihi wasallam a watan ramadana sai ga sun taho gaba ɗayan sun musulunta kaga abin da yake cewa da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya musu addu'an nan tun farko da suka mushi wancan jafa'in san da yake makka da sun kare gaba daya to da bai musu addu'an ba sai ya faɗi wata magana wata ke ishara zuwa ga ɗaya daga cikin ma'alim na nubuwarsa cewa zan jinkirta musu ina fata Allah ya shiryar da na bayan su to wannan jinkirin shine ya jawo cewa Allah bai bashi damar a shekara ta 8 din nan ya iya cin nasara akan su domin da ya ci nasara akan su ya shiga wannan katangar tasu to za a kashe su ne gaba daya kaga waccan jinkirin da ya bai cin mushi ba kenan sai ya zama da tun farko ma ya bari an halaka su amma Allah cikin hikima shi sai ya bashi damar ya hana shi damar shiga wurin su a lokacin domin wancan jinkirin da manzo Allah ya ce zai musu ya tabbata shine meye su dawo su musulunta lami lafiya mun gane hikimar ko sai ko ga sun dawo su musulunta malai ce wannan fa'ida ya dauko ta galtafa ibn kathirin albidayat wan nihaya a mujallad nahu shafi na 352 Allah ya shiryar da mu sai malai yake cewa as-saniyatu 10 fa'ida ta 12 yaqulu ash-shamiyyu fi subul al-huda malam ash-shami yana faɗa a cikin tafin subulul huda yake cewa an hikmati aqa'il almu'allafati qulubihi daga cikin hikimar da tasa Allah ya bada hukunci cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya baiwa mutanen nan da ake fata su musulunta da kuma waɗanda ake fata su tabbata a musulunci sune muallafatu qulubuhum a dibi dukiya mai yawa daga cikin ganima Hunain a basu me yasa saboda mene iqtadat hikmatullahi ta'ala anna ghanaimal kuffari hikima Allah ta hukunta cewa ganimomin nan na kafirai lamma husilat sanda aka tara ta qusimat ala man lam yatamakkanil imanu min qalbi sai aka raba waɗanda imani bai riga ya samu zama a cikin zuciyarsu ba min at-taba'il bashari imani bai galaba akan dabi'arsu ba min mahabbatil mali dabi'a ita ce dabi'a dan adam ita ce san dukiya zilal nasu hubbu shawati minan nisa'i wal kaza 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 ko mutane sa da san dukiya wannan dabi'ar imani bai riga ya galabace ta ba ba kamar ansarawa ba waɗanda imani su da muhajirai imani ya galabace dabi'a a kansu to su kuma waɗannan su Abu Sufyana su Safwan dan Umayya da su Umayyah da su Suhail dan Amr da makamantansu at-tulaqa waɗannan su har yanzu dabi'arsu ta dan adantaka wanda a cikin ta akwai bala'in kaunar dukiya tana da galaba akan asalin imani to sai aka diba aka basu saboda mene liyatma inna qulubuhum dan zukatansu su natsu wa tajtami'a ala muhabbati zukatansu su tattara akan kaunar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da kaunar addinin musulunci la'annaha jubilat ala hubbi man ahsana ilaiha saboda kuma har ila yau daga cikin dabi'ar zuciya shine Allah ya tsara ta akan kaunar wanda ya kyautata mata wa na'am mana sanin ila ko man ahlul jihadi min kibaril mujahidina aka hana manyan mujahidai daga cikin manyan sahabbai aka hana su wannan dukiya wa ru'asail ansar da mazuwa gaba cikin ansarawa ma'a zuhuri istihqaqihim li jami'iha tare cewa su suka fi cancanta ya bayyana cewa sun fi cancanta a basu dukiya fiye da saura li'annahu domin yadda abin yake law qusima zalika fihim da an raba dukiyar a tsakankaninsu lakana maqsuran alaihim da alherin zai takaice ne akan su bi khilafi qasmihi alal muallafa ba irin inda aka raba musu waɗannan da ake lallashin su ba li'anna fihi istijlabi qulubi atba'ihim domin su idan an ba su za a jawo zuciyar waɗanda suke mabiyan su kowa a bayan shi da mabiya yana da mutanen kabilar su yana da yaran shi waɗanda suke biyayya gare shi a cikin tunaninsa idan suka ga an ba shi an girmama shugaban su dama su ma ba su musulunta ba ko kuma sun musulunta amma dai suna nan dai ga sunan suna da dan wato dan rauni haka a cikin imanin su don suka ga an yi ma shugaban su wannan alheri an yi wa kabilar su wannan alheri sai a jawo su a jika gaba daya su ku waɗancan dukansu kowa ya riga ya shiga cikin musulunci ko a bashi ko ba a bashi ba duk ɗaya ne to shine sai yake cewa alladhina kanu yardawna idha radiya ra'isu mabiya bayan su waɗanda suke idan shugaban su ya yarda su ma za su yarda falamma kana zalika al'ata'u sababan lidukhulihim fil islam yayin da ya zama wannan kyauta ta zama dalilin shigan su musulunci walitaqwiyati qalbi man dakhala ilayhi qablu kuma ta zama dalilin ƙara ƙarfin zuciya ga wanda ya riga ya shiga bin kyautan tabi'ahum min dunihim fid dukhuli fa kana zalika maslahatan azima sai zama wanda yake bayan su da ya shigo a addinin kuma wannan ta zama babban maslaha ce ga addinin gabaki daya ya ƙara yawan wanda suka shiga ya ƙara ƙarfin imani wanda suka sabbin shiga ya kwantar da hankalin wanda suke da radadi game da addinin musulunci malai ce a duba subulul huda na ash-shami a cikin mujallad na 5 shafi na 595 ina fata mun gane wannan as-salisatu ashar fa'ida ta 13 wa na'khudhu aidan min hadha dikkatan nazari rasul sallallahu alaihi wasallama wa umqi ma'rifatihi bi dakhaili an-nufus al-bashariyya za mu iya gane mu tsinkayo cewa manzon Allah alaihi salatu wassalam yana da zurfin tunani da kuma zurfin ilimi wajen sanin abin da ke cikin zuciyar mutane wato manzon Allah babban psychologist ne is a great psychologist wanda ya san yaya dan adam yake tunani yaya kuma za a iya kallon tunanin dan adam sai ai capturing abin da ke damun shi a gyara mashi matsalolin shi gabaki daya baka taba ganin wani psychologist irin haka ba wato counselor ne wanda ya san yadda ake maganin cutukan zuciya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallama manzo Allah sallallahu alaihi wasallama wa ma yaqumu ijwa iwijajaha da kuma abin da yake miƙa da karkata dake cikin zuciya haisu a tilka ataya as-sakhiya yayin da ya bada waɗannan kyaututtuka masu fadi wa manaha tilkal minah ya bada waɗannan kyaututtuka alha'ila masu tarin yawa bi unasin ga wasu mutane yu'adunahu wanda suke gaba da shi wa kuffari da ma wasu kafirai lam yadkhulu fi dinillahi wanda ba su shiga addinin Allah ba ba'du har zuwa lokacin wa akharina da kuma wasu wadanda ya ta'allafu bihim qaumuhum yana kokarin jawo mutanen su a jika ta hanyar su la'allahum yahtaduna ina ma su samu su shiriya su mutanen nasu wa yuslimuna su shiga musulunci wa kantin natijal latita wa khaha rasulullahi sallallahu alaihi wasallama min takhsis haula'i alladhina ta'allafuhum bi hadhihi al'ataya an aslam wa hasuna islamuhum kuma ya zama sakamakon ya faru kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya sare kamar yadda ya ainihin wato predicting abinda ya sa shi wannan ainihin aikin sai zama abin ya tabbata kamar yankan wuka dama yayi ne bari yayi dan ya kwantar musu da hankali dan mutanen su su musulunta dan su ta natsu a cikin musulunci dan su ƙara gane musulunci lalle addini ne mai gaskiya kuma hakan ya faru sai suka musulunta suka kyautata musuluncin su wa kanu junudan sadiqina suka zama sojoji na gaskiya fiddifai anil islam wajen kare musulunci irin su Abu Sufyana cewa yayi duk da nayi na makara ban shiga musulunci da wuri ba yace amma bari mu tashi mu yi kwazo yace ina bakin cikin ban shiga musuluncin nan da wuri ba an yi abubuwa da dama ban same su ba amma bari mu tashi mu yi kwazo dan mu ga abin da zamu iya daga nan suka kama jihadi ina fata mun fahimci wannan jama'a to me ya kawo haka saboda da suka shigo musulunci an na musu girman musulunci an ba su darajar da suke da ita an daukaki darajar su to haka yake kamata mu zama wajen ainihin jawo mutane a jika waɗanda suke ciki da waɗanda suke waje waɗanda suke kafa ɗaya ciki kafa ɗaya waje idan muna da wasu ƴan uwa wanda muka hada addini waɗanda muke mun kasance wato abin da ya hada mu yafi abin da ya raba mu kar mu dinga kokarin nafare su mu dinga jin su a jika in mutun ya kuskure kada annaba shi amma mushi girman daraja Allah da kuma cewa wannan bai dace da shi ba dan shi da kanshi ya ji kunya ya ji nauyin abin da yake a dauki kyauta a bashi a dauki alheri a yi masa Allah ya ji kan malam Albani rahimahullahu ya irin waɗannan alkhairai da ya dinga yi na da'awa da kokarin kwatanta aikin da'awarsa a bisa irin karantawarsa suna da yawa waɗansu wallahi mu ma da muke nan ba mu san labarin su ba sai da ya mutu akwai mutane da dama da suka bi wannan gaisuwa suka zo jajanta mana abubuwan da suka faru za su ba da labari su ce malam ya musu kaza a masallacin su malam ne yake musu kaza akwai wanda ya zo nan hankalin shi ya tashi gaba daya mutanen kasar Jaba ne sun musulunta a ƙauyukan su sai sai da rasi mu mu taɓa jin labari ba ashe kowane lokaci ma malam yana da account da yasa suka bude yana aika musu da kuɗaɗe na yin da'awa na siyayyan kayan wa'azi na gyaran masallaci na iftar da azumi kuma in suna da matsaloli sukan taho nan ya kwashi littafai ya basu wani lokaci ba a ma sani ba zai je musu wa'azi duk ba wanda yake da labari sai dai mutum muka ji wannan labarin to ire-iren waɗannan haka ya kamata masu da'awa su kasance jama'a haka ya kamata masu wa'azi su kasance haka ya kamata musulmai su kasance domin waɗannan katukan kamar da muke faɗa manufa a faɗa kuma a yi aiki ba wai a ta karanta su kawai ana ta salati ana cewa ka ji yadda mutanen farko suke irin mu kuma shikenan mun riga mun zama mu matattu kenan a'a tashi zamu yi mu kwatanta tashi zamu yi mu ainihin yi aikin mu ba Allah gaskiya sai Allah ya taimake mu irin yadda nake faɗa jiya cewa shi malam Albani Allah ya nuna mana alama ya karba aikin sa ne ya baiwa Allah gaskiya akan abin da yake yadda yake faɗa kullum yake cewa da gaske muke to muna fatan in Allah ya so da gaske ne saboda yanayin waƙaidin su nuna haka aikace ina fata mun gane wannan to haka yake kamata kowa ya sanya wa ransa matsayin shi na individual a matsayin shi na fard na mutum daya da kuma gaba ɗayan ma matsayin mu na ƴan makaranta ko ɗalibai ko masu da'awa ko mutanen wata ƙungiya ko mutanen wani masallaci ko malaman wata harka ta ainihin karantawa ko makamancin haka Allah ya bamu dacewa wannan ainihin wato gaba malai yace a karanta ta a cikin littafin Ibrahim Qurayibi cikin marwayat gazwatul Hunain wisal 5 a cikin ainihin wato shafi na 401 da kuma littafin asiratul nabawiyyah sahiha ta Dr. Akram Diya al-Umari a cikin mujallad na 2 shafi na 512 Allah ya samu dace. Ar-rabi'atu ashara gaba ta 14 daga cikin fawaid na wannan fiqhu na cikin ainihin yaqin ta'ifa hisar ta'ifa da yaqin Hunain. في مبادرة الرسول صلى الله عليه وسلم يرد ما بيده وما بأيدي بني عبد المطلب من السبي إلى وفد هوازن أتكين سوري دا غغاوة ودى منظر الله عليه الصلاة والسلام يي ودى مير ودى متانان هوازن أبن دا كي هننسا شيد دنجن سبنو عبد المطلب نا اعاد آكاما مطعين باي دا ماتا دا آكاما مطعين باي da dukiya wanda aka amsa a matsayin ganima mun ji cewa manzo Allah yayi saurin mai da nasu ko zamu na'khudhu sulukal qudwa zamu ga irin halin kwaikwayo da ya kamata a ce shugabana da shi fi da'wati ila Allah jagora wajen kira ga Allah ya kamata zama da halin haka afuwa da kyauta da kuma kauda kai akan abubuwan da suke na duniya ma'ana tunda sun zo sun musulunta to sai mene kuma dama baburin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ne mai da ƴaƴansu da matansu bayi ba baburin sa bane ya kwashe dukiyar su ba amma an riga an kwashe dukiyar su an mai da ƴaƴansu bayi da su da matansu dan haka manzo Allah ya ga to yanzu bari a raba asara irin abin da ake faɗa da Hausa ko yace su zaba ga ƴaƴa da mata a wuri guda a kuma dukiya a wuri guda ya rike daya su ma su rike daya sai suka zaba ƴaƴansu da matansu to kuma kun san wani abin sha'awa da a ce sun zaɓi ma dukiyar ƙarshe duk daga baya duk za a yanta musu yayansu saboda musulunci ya kwaɗaitar da hanya ta yanta ainihin bayi ta hanyar duk wata kafara sai a ce to a yanta bawa duk wani abu da mutum ya ce ya yanta bawa da kuma cewa ma yanta bawa babu wasa a cikin shi ko da wasa ka faɗa ya tabbata da kuma cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kwaɗaitar akan duk wanda ya yanta bawa to kamar ya yanta wuyan shi daga wuta ne ma'ana kullun ana promoting harka yanta bayi din na fata mun fahimci wannan sai suka zaba matansu da ƴaƴansu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam nan take mayar musu shikenan sai yake cewa far rasul sallallahu alaihi wasallam bada'a bi nafsi darasin da ya kamata a fara koyadin shine manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya fara ne da kanshi fi raddis sabaya wajen mai da ƴaƴa da bayi da mata din nan likai yatamassala wa yaqtadi bihi al-akharuna dan na ba saura si kwaikwayo si ainihin wato kamanta abin da yayi fi raddi ma bi aidihim ila hawazin wajen mai da abin da ke hannun shi zuwa ga hawazin wadin ma'ana kai jagora a harkar addini ko a siyasa ko a rayuwa kai ne ya kamata ka fara kwatanta aikin alkhairi sai mutane su koyi da kai amma a lokacin da kake yin alkhairi babu wanda zai koyi da kai kai ta yin wa'azi qaulin bila amalin babu wanda zai koyi da kai shi kanshi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ummu salama ta mishi wannan ishara a cikin ainihin sulhu hudaybiya cewa ka je ka fara yanka dabbarka ta hadaya ka aske kanka babu wanda zai jira ba sai ka ce ma kowa yayi ba dan haka duk sanda ake aikin alkhairi aikin addini ba irin yanda malaman kasar nan suke da ba zaka malamai da kasar nan su iyakar su kawai fada in sun fada to shikenan kamar da me waka yake fada aluyi nan mangine ko abin nan kai alaqilu mu dai manufan mu mu fada muku kawai ko ku ji ko kar ku ji ba ruwan mu to malaman da kenan muna yara lokacin ko janaida ce za a je za ga ba ruwan malamai a cikin shehune indai suka zo suka yi ma gawa sallah to kai su koma gefe kowa da tarbin shi kawai da majanyin shi su zauna su fara cin shinkafin abun nan shinkafin me yake da suna makoki sai ga di yara ne da matasa zuwa ta makabarta wani lokaci sai a je ma a rasa wanda ya san kan yadda ake abu ina jin kowa da yake da shekaru irin nawa zai iya tana wannan ko wanda suka girme ni cewa da haka ake da in aka zo duk wata harka ta addini shi malami iyakacin shi kawai ya fada in liman ne ko kana kiran sallah kai ladan kana kuskure ba zai ce maka ga gyara ba ba za a taba ganin liman yana kwashe butoci daga bakin masallaci yana mai da su inda ake ajiya ba za a gan shi ya share masallaci ba za a taba ganin liman in ana gyara kwatan masallaci ya zo ana yi da shi ba ko kuma a ce masallacin ruwa ya bata wani waje ko iska ta lalata wani waje ka ga liman ya zo ana kwaba kasa ko suminti da shi duk malaman da ba sa yin haka ina ba ta fahimci wannan idan gona ce ma za a je malami to in yayi kokari za a je gonar shi a yi noma yayi kokari shine ya je ya tsaya yana gana abin da kuke ko kuma a je mishi tuntum ko kujera ya zauna ya tajan tarbi ko kuma ku ta aiki to kaga wannan ya saba manhajin sa annabi da sahabbai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam duk abin da za a yi aikin karfi wanda sahabbai za su yi da shi ake gina masallacin sa da shi akai karanta hadisin muslim na ainihin Ammar dan Yasir haka nan da aka zo za a tona wannan khandak da aka tona gwalalo da yakin ainihin wato ahzab da shi aka yi shi har ma inda yake fasuwa dutse manzo Allah zai zo ya anshi digar da kanshi ya sara sallallahu alaihi wasallam. In aka je yaki manzo Allah shi ma sa sulke yake fito a cikin sojoji a matsayin shi na komanda, ba sai tsaya gefe ne ya ce to ku dinga yi ba, sai dai da waɗannan malamai da shehunai da mutanen kungiyoyi da yan shi'an nan suke. To wannan bai kamata ya zama daga cikin al'adar malamin sunna ba. A ganka kana yin komai da kanka. An karanta wannan karatun a Bukhari kusa da ƙarshen rayuwar malam yayi wannan karatun game da cewa ya kamata malami a ga kana yin abubuwa da mutane suke yi gama gari, domin na farko zai cire maka girman kai cewa kai ma kaman kowane mutum ne, na biyu kuma zai sa wanda suke ganin su wata tsiya ne su ga to malam ma yake yin wannan. A ganka malami ana share kwata masallaci kai ma ka dauko kan gir an zuba ma kaje ka zubar, kuma kai ne alaramman wajen ko kai ne limamin wannan makaranta ko kuma kai ne shugaban kungiya na wannan local government din. A ganka kana yi, in za a dauki makara a ganka kai ma an dauka da kai, in za a tafi yawon wato motsa jiki na karshen wata kai ma a ganka zaka samu wannan katin tumbun naka ya rage na ba zan fahimci wannan. To da ka a samu malamai su zama da su ake yin komai a aikace, kar malami ya zama yana komawa gefe. To haka aka zo magana kuɗi kuma za a yi sadaka, za a yi aikin addini, za a yi aiki na taimakon al'umma, za a nemi abinda za a rufa wa marayu da zawarawa da marasa galihu a cikin musulmai. To malami idan kai wa'azi kai ma ka sana ka a cikin gidauniya, kar kawai kai wa'azi ka ce to alhazai ku bada sadaka, kuma kai ma ka fi kama da alhazan birni fiye da malamai, domin riga ka irin tasu ci, motar ka irin tasu ci, take taken ka irin take taken su ne, ka kuma ka fi kama da alhazan birni, kar ka ce kai alhazai su yi, kai ma kai kai ma alhazin birni ne. Ina fata mun fahimci wannan. Malamai su dinga fito da kuɗi suna aikin alheri, shi yasa lokacin da malam ya rasu din nan duk malaman da suka zo mana gaisuwa nan sai su yi kaman sun zautu, saboda su a cikin gaba ɗaya mental make up ɗinsu, a cikin mindset ɗinsu, ba su taɓa tsammanin wai malami kuma wanda aka san bai an san kuɗin gwamnati, baya an san kuɗi daga wata ƙungiya a Saudiya ko a Iraki ko a Iran, wai zai irin wannan ayyukan, to yana yake samun kuɗi. Su ba sun samu kuɗin, sun ansa daga ƙungiyoyi, sun ansa a gun gwamnatoci, sun ansa a gun talakawa, amma duk ba su yi wannan ba. Wannan ka je garin su na rantsi da Allah ko one square mai ake ce mishi mita bai da shi, inda za a sanya kaman fadin wannan tile guda ɗaya bai da shi da sunan musulunci, amma kuma gidan shi za ka tarar mansion ne, bene ne ya kai ya kawo, ya ji fulawoyi, ya ji kayan alert, ga motoci ana paki ɗinsu kai ka ce a kwata na kake, ga mata firɗa-firɗa jama'a, ga ma'aikata, amma kuma da sunan malami ne, kuma da account wanda yake very fat, mai fadi, in ya mutu aka je an san account balance sai a ji miliyan ɗaruruwa. To amma sai suka ga wani malami wanda ba shi da kwandala, in ana lissafin waɗannan malamai alhazan birni, amma ya yi irin wannan aikin sun faɗa da yawa a nan wajen mun ji da bakunan da kunnuwanmu. Saboda mene? Su ɗin ba su ɗaura da a wasu akan manhajin faɗa da aiki ba, kullum ilimi haka yake, kowane ilimi haka yake. Akwai ɓangaren nazariya, shi ne a faɗa ai darasi ai nazari a binciko, akwai kuma ɓangaren tatbiƙin shi, shi ne a aikatar da shi a aikace. In fact a boko a yanzu duk ilimin da ba shi da janib na tatbiƙi ko bai da wani amfani sai a ce kai a daina koyar da shi. In an zo gyara curricula na wani university ko wata college a inda aka san muhimmancin ilimi, ana duba darussan da suka rage ne wanda ba su da relevance a rayuwa yanzu, ba su da application, to kawai sai a manta da su. Misali in ka ji gun masu yin engineering da telecommunication, za ga dukkanin darussan da suke da alaka da irin tarho na da wannan tarho irin tangara hudu nan da ake wanda sai ka je Nitel ka bulayi, duk wani darasi da ke da alaka da wannan yanzu ba a koyar da shi din, bai da bearing a rayuwa yanzu, an wuce da sanin shi. Sai ce wannan ai ya zama abin nan fi adadil al-ilmu darisi, wato wanda yake an riga an wuce da sanin shi, talasha haqa'iquhu. To haka ya kamata mu dauki ilimi duk abin da aka faɗa, yadda muke da kokarin aiki da hadisai idan mun ji su ko, to ya kamata mu dinga kokarin aiki da su, ba ibadat kawai ba, a mu'amalat da sauran abubuwan da muke. Wannan nasiha ce nake wa kaina, dukkanin yan uwa masu saurare kai tsaye ronda saurara a nan gaba. Misali a nan jama'a shine an bude gidauniya iri-iri a wurare da dama, sai ka tarata ki kawa ko ina a cikin al'umma ta musulmai ahlus sunna, sai mu kasa tara komai, kuma a cikin mu akwai masu kudi, akwai yan kasuwa, akwai ma'aikatan gwamnati, akwai masu sana'o'i, kuma kullum muna samu muna ci muna sha muna sutura muna gina gidaje muna auren mata muna ainihin yin harkoki iri-iri a lokacin da aka kasa tara kuɗin nan sai goyen yayi sabon gida yayi sabon amarya yayi sabon mota ya canza gaba ɗaya rayuwar shi amma ya kasa kawo ɗaya bisa biyar din wannan kuɗi a aje a cikin harka addini da game da marayu ne ko ginin masallaci ne ko wata harka ce ta ainihin karantawa ko addini ko scholarship sai a nema a rasa sai ka ji zaka yi sallah a masallaci sai ga gaba ɗaya ba su da generator kwaya ɗaya wanda za a tayar a samu fanka a samu karlar speaker amma sai ga gaba ɗaya na sahun gaban gaba ɗaya kowa gidan shi akwai generator nan ba wanda zai ce bari ya ɗauko na gidan shi ya kawo shi ko da haka ne a wannan aibi ne jama'a ya kamata ahlus sunna mu canza daga wannan yanayin kuma malamai su ya kamata su fara yin wannan canjin kamar yadda aka gani anan manzon Allah shi ya fara yin haka kafin wasu su yi ina fata mun fahimci wannan Allah shi radda mu al-khamisatu ashara min maqalati dhul khuwaisara nudriku mada jafwati hadha ar-rajul daga maganar wannan dhul khuwaisara wannan dan takife da yau manzon Allah bakan magana din nan daga nan zamu gane wato iya jafwa jafwa shine kamar a ce rudeness the harshness me za a ce kenan da Hausa kaushin hali thank you very much kaushin hali da gautsin baki na wannan dan takife wa amsalihi shi da ire-iren shi wa jur'atihim da kuma jur'a ita ce wato dan takifanci kenan ko jur'a shine kamar a ce abin nan wato abin nan ba baro-baro nake so in ce saurin ido ko kuma wato abin nan tsagiranci tsagira shine jari'i jur'a tsagiranci wa ghalzatihim da dacin halinsu haisu khataban rasul sallallahu alaihi wasallam bi hadha alqaul yanda ka duba ga yadda wannan mutumin yau manzo Allah irin wannan bakan magana allazi yadullu ala khabasi tawiyati wanda ke nuna muguwan nufi wa fasadi mu'taqadin da batancin aqida wa hikidin da gaba da kiyayya wa ghalzatin wa sharasa da kuma dacin hali da rashin albarka rashin imani rashin hankali wato wannan mutumi abin da ya manzo Allah nan yana nuna mutumin kawai mara imani ne mara aqida mai kyau yana da mugun nufi ga musulunci dan haka ya kare a cikin mugun nufi to da haka abinda wannan ke mana ishara shi kar ka kasance mai gautsin hali ga mutanen kirki jama'a wanda ya bayyana cewa mutanen kirki ne masu alheri ne daga cikin shugabanni da malamai da jagororin al'umma ka dinga bi a hankali abin da zaka dinga faɗa musu kar ka dinga boye mugun kyamata da gaba ka kulla niyya ta cewa kana kyamatar wani duk abin da aka faɗa da gare shi kawai sai ka ga kawai mummuna abu ne ba zaka taba ganin alheri shi ba wannan kana da haka ta kokari ka dinga addu'a Allah ya raba ka da wannan dan alama ce akan cewa kana da muguwar aqida da mugun bata a cikin zuciyarka babu mamaki kai munafiki ne in ya zama ka riga ka kullawa kanka gaba da wasu mutanen kirki duk sanda aka ce wani ya ce Allah ku rubu da shi bayan ya taba yin kaza mu haza a ce mana wani kaza ne ai wannan da yake ba dan Allah yake ba ya kai kasa ba dan Allah yake ba ce akwai wata manufa akwai manufa to wannan yana cewa kai kake da muguwar manufa ina fata mun fahimci wannan Allah shi da mu as-sarifatu 10 na'khudhu sabr ar-rasul sallallahu alayhi wa alihi wa sallam wa hilmihi ala ulaika al-a'rab zamu ga yadda manzo Allah alayhi salatu wa salam yake da ainihin hakuri da dangana akan waɗannan mutanen ƙauye al-jufat wanda suke masu gautsin hali al-gilad wanda suke masu kaushin magana al-a'rab kenan dama Allah yace al-a'rab ashaddu kufran wa nifaqa wa azzaru alla ya'lamu huruda ma anzalallahu ala rasuli haka Allah yace kafin mutanen ƙauye su suka fi munafikan Madina cancanta da su zama sun fi kafirci da kuma ainihin munafinci da kuma rashin sanin abinda Allah ya saka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam rashin ilimi saboda rayuwar ƙauye ba ta ba mutum chance zai san abinda duniya take ciki kuma shi yasa da suka ce amanna Allah yace qul lam tu'minu walakin qulu aslamna walam ma yadkhulul imanu fi qulubikum da saura ya ku mutanen ƙauye din da mutanen ƙauye suke zaga mutanen ƙauye suna da ja baya akan abin rayuwa da addini ina fata isharar da nayi ji akan littafin ainihin iktida'u siratal mustaqim mukhalafati ashabul jahim mutane su suka karanta shi a cikin mujallad na 1 akwai inda ibn taymiya ya tsaya magana dalla dalla akan wannan ayoyi game da suwaye ma ƴan ƙauye me yake nufi da ƙauyenci menene kuma imtiyaz tsakanin mutanen bari da mutanen ƙauye nan kuma za ga Ibn Taymiyyah sai ka dauka kuma wani wannan wani sociologist ne wanda ya koyi akan rural sociology ibo yi magana kuma akan me ake nufi da balarabe me ake nufi da ba'ajami menene darajar larabawa me darajar ajamawa nan kuma sai ka dauka wani sociolinguist ne kasan su Ibn Taymiyyah su gaba da ilimin su wato it was encyclopedia encyclopediatic ilimi ne na mausu'i komai akwai ba irin mutanen yanzu bane mutane samu wata ekwara ya lade har a ce ya zama farfesa a wata kwana ce bai kankanuwa sai ka ji an ce farfesa ne shi akan kuda kuda ya sani kawai a cikin microbiology wata kila ko biological sciences ne ko menene ko ka ji an ce wannan farfesa ne akan madaci ko a cikin pharmacognosy ko a ce wannan farfesa ne akan sanin harkar banki to a barkin ko me ya sani kawai ba su sukan da ake baiwa kananan ma'aikata abin da ya sani kenan a banki Allah sarkin sarauta duk wannan kuma da mutane suke takama da shi sunan shi qalil fa a cikin ilimi domin Allah ya ce wa ma'utu min al-ilmi illa qalila wa anna sifata as-sabri wal hulmi min abrazi sifati allati yanbaghi an yatahalla biha al-muslim bi'amma wad da'iyati ila Allah bi khassa kuma muna fahimta cewa siffa hakuri as-sabr wal hilm da dangana in sun hadu biyun dole ai musu wannan fasara domin shi larabci yare ne mai fadi babu wata kalma a larabci kai ba ma a larabci ba na faɗi wannan magana ranna da take daukar ma'ana ya uwata 100% sai dai suna iya canjin junan su akan yadda suka zo ma'ana yanzu idan ka dauka misali da jalasa da qa'ada dukan su zama ko amma akwai bambancin ma'ana haka in ka dauka da sadiqu da sinu da ainihin wato abin nan in aka ce zamiru da ainihin wato niddu duk waɗannan ba aboki ba to amma kowanne akwai inda ma'ana take kan wata sadiq zamil hamim khalil niddu sinu duka waɗannan da ire-iren su da kufu kaga dukan suna nufin sa'a tsara aboki amma ka je ka duba misali tafin maqayisul lugha na ibnu faris za ka ga akwai gwamnati wancin to haka nan da aka ce as-sabr shine hakuri ga magari kenan wal hilmu shi kuma shine dangana ma'ana as-sabr shine amma abu kawai sai ka kauda kai al-hilm shi kuma shine sanda aka maka abun ka isa ka dau mataki amma kuma sai ka yi daukan mataki kaga ya dara akan hakuri tayu hakuri wanda ya cuce ka ba za ka iya ramawa ba ko kuma za ka iya ramawa to hakuri kenan amma hilm shine wanda ya cuce ka za ka iya ramawa amma kuma sai ka kare shi dan haka Allah bayan kasancewa shi as-sabr kuma al-halimu ne domin laifukan da ake wa Allah duka zai iya daukan mataki amma kuma sai ya kyale ka yana tambil mirsat to wannan hakuri jama'a da zaka yi da wanda kafi karfi da wanda baka fi karfi ba da kuma hilmu wanda zaka yi akan abin da kai daukan mataki ya kamata zama daga cikin muhimman siffofin duk wani musulmi ya zama yana da su da kuma duk wani mai da'awa musamman ya zama da hakuri akan jafa'i da ainihin wato tsaurin hali da ganganci da dan takifanci da makirci da bita da kulli zai samu tun daga daliban shi da masoyan shi da makiyan shi da al'ummar shi da malamai ɗan uwan shi da waɗanda suke fararan karatun shi duk wanda za su kawo shi waɗannan matsalolin ba wai kawai makiya ne za su kawo matsala ba wata rana ma masoyi sai ka baka matsalar da maki bai baka ba wata rana sai ka ci moriyar makiyinka fiye da masoyinka domin shi kullun masoyi ba zai so ya faɗa abin da zaka ji haushi ko aikata abin da zai bata maka rai ba amma maki bai damu ba garin fadan aibinka sai ya maka wata nasiha da baka tsammanta ba sai ka ji ashe nasiha ya maka na nasiha da su ko masoya suna ganin kana yin abin amma suna jin ainihin wato suna jin kurhu suna kyamar su fada maka har Allah ya faɗi wannan yace babu abin da nakan so na aikata na jina tare da di akan shi kamar mene kamar daukar ran bawa na mumini shine abin da Allah zai ga a dauka ko ka dauka yana taraddudi cikin hadisul qudsi ce saboda mene saboda ina bana son bata ma bawa na rai saboda mene bawa na ne mumini ina son shi ko to shine mawallin shahid din mu ma ba ma son bata masoyan mu rai shine kaida Allah yace akrahu masa'atahu wa huwa yakrahu al-maut ina bata mun gane mawallin shahid din jama'a to dan haka wadannan abubuwan sai kai hakuri da su as-sabi'atu ashara malaike cewa na akhudhu aidan al-hadar min al-ghulu fi din hakan wa zamu dauki ainihin wato darasi game da hani zuwa ga ainihin zarce iyaka wuce makadi da rawa
zafafawa a cikin addini fa inna hadha ar-rajula kaga shi wannan mutumi zulkhuwaisara dafa'ahul gulu fi ad-din ila al-muruqi minhu zafin kan addini ne ya kai shi zuwa ga hayya fita daga addinin fa huwa ya'ab at-taslima lillahi ya kiya miƙa wuya ga Allah wa li rasulihi sallallahu alaihi wasallama ya kiya miƙa wuya zuwa ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallama wa yurda ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallama sai gashi yana maiwa da manzo Allah martani wa yutalibuhu bil adli wai shine yake cewa manzo Allah lalle sai manzo Allah ya adalci wa yahtakimu ila aqlihi yana baiwa hankalin shi matsayin shine hujjarsa wa hawahu da san zuciyarsa fi tahdidi ma'anal adala wajen kokarin fahimta me adalci me ya dashi zuwa ga haka ya sanya hankalin shi shine alƙalinsa da san zuciyarsa fazaga min haythu talaba alhuda sai ya bace ta inda ya nemi shari'a zan mana isharar anan jama'a zuwa ga littafin ainihin wato al-Imam Ibn al-Jawzi shine talbisu iblis ya kawo hanyoyin da iblis ke biya batar da mutane cewa in baka ba hankali ba ta inda kake neman shari'a tanan iblis zai batar da kai ka neman shari'a ta hanyar katan alqur'ani ta hanyar katan hadisi ta hanyar ainihin bin sunna ta hanyar kauna annabi sallallahu alaihi wasallama ta hanyar kauna ahlul baiti ta hanyar karantar da sunna ta hanyar sadaka ta hanyar jihadi tanan shaitan zai zo maka in baka bi ka'idar shari'a ba shaitan ya batar da mutane dama ta haka ma'ana sai ya sa maka jiji da kai ya saka maka riya ya sanya maka kiburu ya sanya maka jabberanci ko kuma ya kawo irin wannan ainihin wato mabda'in ya sama shine na guluwi tsanani da zafi baka ganin komai mai kyau ne sai an yi tsanani ka je kai ta tsanani haka ya bindiga wannan shine abin da ya faru da waɗannan da ake cewa ƴan Boko Haram shine faru da Khawarij nan can na asali tsanantawa game da addini shi ya faru da su su ce duk wanda yayi ko ƙarya ko san giya ko sata ko me yayi sunan shi kafiri saboda su suna so su riko da addini wato wanda yake mai tsanani dan haka kar ka sake ka zama mai tsanani game da addini irin wannan tsananin ma sha da hadha din ahadun illa galabahu babu wanda ya tsanantawa kanshi game da wannan addini sai addini ya galabace shi ka dinga bin komai yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya tsara shi hadha din inna hadha din yusrun wannan addini ne mai sauki mai saukin bi da saukin kaida kar ka dinga tsanantawa kana ainihin wato wuce maka idarawa kana son a dinga yin abu irin na ɗan tashin hankali wannan shike sa sai ka waye gari gaba ɗaya kai ban kwana da abin da ake cewa addinin kana tsammanin kuma shari'a kake ka zama daga cikin allazina dalla sa'yun fil hayatid dunya wa hum yahsibuna annahum yusminu sun'a kana tunanin kana kyautata aiki ne ashe aikin ka gaba ɗaya ya ɓaci tun a nan duniya ka tunanin wai kai mai kauna ahlul baiti ne ashe baka san kai bata ce bane zindiki bane kai ka tunanin wai kai mai kauna annabi ne alayhi salatu wasalam ashe kai bata ce ne mai san zuciya ne ka tunanin kai bin sunna ne ashe kai baka sani ba gaba ɗaya dan bid'a ne kai saboda tsananin da kake bi wannan sai mun yi takatsantsan jama'a kuma takatsantsan shine zama duk abin da zamu yi shi akan manhajin mutanen nan na farko annabi da sahabbai wannan ita ce kai mafita Allah ya shirye shi mu الثامنه عشره غبطه 18 ما له يجي من قول الرسول صلى الله عليه وعلى اله وسلم لعمر رضي الله عنه لما طلب منه ان ياذن له بقتل المنافق daga maganar da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ga Umar dan Khattab lokacin da Umar dan Khattab ya nemi ainihin manzon Allah alaihi salatu wasallam ya bashi dama ya kashe wannan munafiki fa qala sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace ma'azallahi ina neman tsari daga Allah akan wannan magana ta kai ya Umar an yatahaddasa an-nasu anni aqtulu ashabi ina neman Allah ya tsare ni daga abin da zai jawo mutane su dinga bada labarin cewa Muhammadu fa kashe sahabban sheki domin wannan mutumin ku ne sa Umar da ni manzon Allah muka san munafiki ne amma mutanen da suke wajen addinin musulunci yahudawa da kristoci da sauran kafirai suna ganin shi a matsayin ɗaya daga cikin ku to aka ji labarin an sare kanshi ko an kwantar da shi an yanka da sunan wai ya faɗi ta bakan magana me za a ce sai a ce kun gani wa ko ya ga maka kashe mutane kuma yana kashe mutanen shi shikenan sai a sa wannan shuba ta yada a cikin mutane har da a yanzu a tarihi sai an karanta ta sai kuma an faɗi muguwar magana game da ita amma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam saboda kaifin tunaninsa da sanin wato strategies na da'awa yace a rabu da shi maslahar da ke cikin barin sa tafi wanda ke cikin kashe shi na fata mun fahimci wannan addini kuma na musulunci yana da itibari da masalih to shine sai yake cewa
wa hadha yadullu ala mashru'iyyati dafi 'anil 'ird. To wannan nuna mana shar'ancin mu kare mutuncin mu wa adami ta'arrud li mawasiqi tuhami, da kuma kar mu kai kanmu ga wuraren da za su zama abun tuhuma idan an ga mu a tuhumi imanin mu ko nagartan mu ko gaskiyar mu. Mu guje mu aikata abubuwan da za su jawo a tuhume mu. Duk abin da kasan zai jawo maka tuhuma, aikata shi ko zuwa wurin da ake aikata shi ko ambaton abin, to kai kokari ka guje masa, saboda ka zama ka tabbata da mutuncinka a cikin al'umma. Allah ya ji kan mala albani. Jama'a, wannan mashahurin malami nan ba za mu gushe ba, muna mashi addu'a kuma muna istishhadi da mawaqif na rayuwarsa. Ya sha faɗa mana wannan magana cewa tun yana kankanin matashi da ya lura Allah ya mishi baiwa game da karatu, kuma bai san yadda Allah zai daga shi a nan gaba ba, yace sai ya kokari ya janye jikin shi daga dukkanin wani abubuwa na wasanni na yara. Duk wani shagali da ake a sabon gari da muciya ba ruwan shi, sawa'un bori ne, rawar banjo, kallon silma, kallon kwallo, kallon dambe, kallon masu wasa da maciji ko kura, duk babu ruwan shi da irin wannan harka. Dan kai zama ma wannan abun ya zama wani abu da za a iya tuhumar shi daga baya cewa dan kaza ne fa. Da ya kamata mutane su yi wa kansu irin wannan tunanin, ka dinga tuna cewa kai mutum ne wanda kake da kima a cikin mutane, kai mutum ne wanda ahlus sunna ne, kai ku ne abun kwaikwayo, ku ne ake sa ran a ga alheri ga gare ku, ku ne ake sa ran wanda za su gaji mutanen da suke cewa kunu amsalana. Ina ba ta mun fahimci wannan. To karka kai kanka ga wuraren da za su zama suna arada ka ga zubar mutunci. Malai yace wa qadru wiya, amma ruwaito cewa wai annabi ya ce man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir fala yaqifanna mawaqifat tuhami, wanda yayi imani da Allah da ran tashin alkiyama kar ya tsaya a wuraren da za su jawo mishi tuhuma. Gashi na kasa malai yace wannan magana a duba ta a cikin az-zamakhshari al-kashaf kenan, mujallad na 3 shafi na 273 da kuma al-ijluni a cikin khashful khafa a cikin juz'i na 2 shafi na 333 wa awradahu adil ibn abdul qadir a cikin manbarul iman khutabul juma wasu khutubi na juma'a a cikin shafi na 111 mawqufan ala aisha radiyallahu anha, ya tsaye da shi a matsayin magana aisha. Wajtinabi mawadi'i tuhami matlubun shar'an fi akthar min dalil, adun kula dai wato gujema wuraren da su jawo mutun tuhuma, to shari'a ta kawo shi a cikin dalilai da dama. Ka karanta sahih al-bukhari a cikin fathul bari mujallad na 4 shafi na 278 alamba hadisi na 2235 a cikin hadisin safiya kenan ko, wanda ta je kai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ziyara yana itikafi, hadisi ne shahararre mutane sun san shi, ta zauna suna fira matar shi ce yazo yana itikafi, ta kawo mishi ziyara, suka fito baki masallaci suna magana da wasu mutane, suka zo suka ga manzo Allah da wata mata a tsaye cikin duhu kofar masallaci, kawai sai suka kara gaba da sauri. Manzo Allah ya ce ku dawo ala rasulikuma, ku zo ku ganta, wancan ce yar uwa ne matata. Suka ce a manzo Allah, ai ba kuma yace a inna shaytana yajri min ibni adam majraddani, shaytan zai iya gudana a jikin dan adam duk inda jini ke kaiwa, zai iya riya muku wasu maganganu marasa kyau, marasa asali, ku samu matsala da imaninku ko ku je ku yada su zama shubuwa a cikin al'umma. Da haka to ya kamata ainihin wato mu zama da irin wannan taka tsantsan, musamman a wannan zamuna da hanyoyi suka bude, da kuma ake da hanyoyin ma da ake jiran case sai a dauka yanzu nan a canzawa abun suwa. A wannan zamani da misali, da ba ana cewa hoto baya ƙarya ba, to yanzu hoto sun zurutu makaryaci ne. Yanzu pictures tell a lot of lies, saboda akwai technology na Photoshop da ire-iren su, wanda za a dauki hoton mutum a saka a cikin kwamfuta a canza mishi riga da wando ko a mai tsirara, ko a dauki kan mace a sa wa namiji, ko a dauko mace a sa karun gume ta kai ustazu, ko a sa ma cross a wuya, duk ana yin wannan. A dauki hoton wata iska a sa mata hijabi da niqabi a ce ta musulunta, duk wanda ya san abin da ake kira da Photoshop ya san ana yin wannan dashi, software ne na kwamfuta. Da kan zo hoto yana yin ƙarerayi da dama, masu mu'amala da social network sun san wannan, a Twitter ne ko a Facebook ne ko a wane ne, zaka tarar da hotuna da maganganu da cartoons da abubuwa irin waɗannan da maja da ake hotuna iri-iri ga su nan. To da karka kai kanka wurin da za a samu dalilin da za a maka irin wannan. Ina fata mun fahimci wannan. Wannan hadisi na safiya shi ya kamata a kawo anan, domin wannan hadisin da malai ya kawo anan, kamar da kaji na gabatar da cewa wai an ce annabi ya ce bai inganta ba, a karanta littafin al-Imam Zaylai a cikin littafin shi na Takhrij Ahadith al-Kashaf. Zaylai wannan namu mai nasbur raya, yana da wani tashi mai suna takhriju ahadith al-kashaf, yazo yi magana a wancan wurin da ainihin wato aka ce zamakshari ya kawo. Zaila'i bai kara akan cewa gharibun haka kawai yace, to kuma Zaila'i al-imamu Zaila'i mai nasbur raya, inka karanta littafin shi nasbur raya da sunan tafin shi, dabi'ar su iri daya ne da al-imamu Tirmidhi, wato waɗanda suka ce hadisi gharib kawai suka yi shiru suna nufin mene? Dha'if. Daka Zaila'i zamu iya cewa kai tsaye ya rawanta wannan ainihin riwaya a matsayin ta na hadisi musnada, hadisi musnadi ko marfu'i daga Annabi sallallahu alaihi wasallama. Haka al-imamu Sakhawi a cikin al-maqasid al-hasana fi bayani kathirin min al-ahadith al-mutadawila ala al-alsina, littafi ne juz'i guda na al-imamu Sakhawi, muna da shi a sama anan makaranta insha Allah a maktaba mu ta sama a cikin lamba hadisi na 1133. Yana ambartan hadisai ne wanda suka yaɗa akan harsunan mutane, ran azumunku ran layyaku, ire-iren waɗannan hadisan, hadisan da ake cewa ga sun duk inda kai zaka ji su ana rubuta su a jikin motoci, ana aika da su a matsayin text, za ka gansu akan Facebook, za ka gansu a jikin tafin mutane, za ka ji jahilai ma suna hujja da su abin a ce ibda'u bi ta'ami qabla al-ashai, ire-iren waɗannan hadisan, wasu ingantattu ne wasu matattu. To shine sai Imamu Sakhawi ya zauna ya tattara su gaba ɗaya yana magana akan inda suke da matsayinsu da kuma yarwato su, domin kai zama jahilai suna yaɗa su haka, kai ma malami ka je kana yaɗa su haka, mana idan kai malami ne ka ji hadisi haka a gari ko a gun masu wazan tirmi ko a cikin masu tamsiri a rediyo kuma su tallan magungunan na gargajiya da ake sakawa a rediyo, zaka duk suna ta yaɗa hadisai ko kuwa irin tafsiran nan da mata suke yi. To irin wannan tafsiran da irin wannan hadisan in ka ji su kar ka je kana malami ko ka ɗauka daga nan, sai ka shiga library sai ka ɗauki littafin maqasid al-hasana, ya daga cikin wanda ka ibinci ko hadisin wani iri ne da ina yake, zai gaya maka wana wana ya rawaito shi ga matsayinsa, daga nan kuma sai ka ainihin tsananta bincike, in ba gan shi ba sai ka koma a hadisul qissas na ibnu ainihin wato taymiya da makamantansu, ko kuma kan mar'i a cikin ainihin al-hadisul al-faidul majmu'a fi al-hadisul marfu'a. Ga sun littafai dai kala-kala da malamai suke dangane da gane hadisai da yadda suke. A taƙaice shi ma ya kawo wannan hadisi, ya yi bayani akan cewa wannan hadisi da ya shahara akan harsunan mutane, amma kawai shahara ce ta zance ne kawai jama'a, ko kuma an samu magana wasu sahabbai, ya kawo da dama ire-irensu, irin wanda ake cewa man mazaha ustukhiffa bi, duk wanda yake da yawan raha to zai zama ana wulakanta shi. Shi ma wannan magana ce kawai, wataƙila ta dace da waƙi amma dai ba hadisi bane, ko kuma yace ya tabbata matsayin mawqufi daga sayyidina Umar da ire-iren madangangano irin waɗannan ya ta kawo su, wallahu ta'ala a'lam. A taƙaice dai hadisin bai inganta ba daga Annabi sallallahu alaihi wasallama, sai a duba wannan tafai guda biyu da muka yi ishara. Wali haza karkashi haka, fa alal muslimi an yahmiya 'irdahu min an yattakhidha an-nasu yatahaddatha an-nasu fihi, yayi kokari ya kare mutuncinsa kada mutane su dinga ainihin wato magana game da shi. Idan ka san cewa baka da amana game da kuɗi, an ba kuɗin mutane sai ka kashe, kaka an shi kuɗin mutane ka aje, karka yadda duk kungi da za a yi a saka tirjara, kaka yadda saboda kaka arrada kanka ga wannan matsala. Idan ka san baka da alƙawari, kaka yadda a saka shugaban wata harka saboda za a zo ana tsira za a yi wannan harka, kai baka nan. Idan ka san baka da takatsantsan game da magana, karka yadda ka zama kai ne wakilin mutane, spokesman ɗinsu da za ka yi magana a madadinsu. To kowa dai ya duba me ye raunin shi, ya kiyaye raunin da yake da shi, kar ya zama ainihin wato ya bawa kanshi kofa da zai arrada mutuncin shi ga matsala. Wa huwa ma nastanbituhu huna min hirsir rasul sallallahu alaihi wasallama ala adami ibahatil fursa li mutahaddisin yanalu min hadha min allazina min hadha ad-dini ma tatbiqi qa'idat dar'il mafsada muqaddamun ala jalbil maslaha. Abinda zamu cira kenan anan, dangane da yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake ba da dama ga wanda zai yi magana dan ya ci mutuncin wannan addini, domin kokarin ainihin wato tabbaka ka'idar nan ta dar'ul mafsada muqaddamun ala jalbil maslaha, ka'ida ce ta usul fiqh, cewa duk wata qadiyya ko wata mas'ala da za a bada fatawa game da ita, za a duba maslaha da mafsada, za a duba menene alherinta menene kuma rashin alherinta, sai a hukunci da abin da ya galaba. Ma'ana ga wani abinci ko abin amfani ko wata sutura ko wani abin kasuwanci ko makamancin haka, idan kai malami kuma zaka bada fatawa game da shi, halasci ko rashin halasci, zaka duba irin wannan ne, zaka duba daga cikin ƙarin zaka duba shine cewa amfanin da ke ciki yarin da ya rashin amfani to sai ayi misali jama'a irin yanzu ga makarantu nan na boko jami'o'i da makamantan su ana tura ƴaƴan musulmai misali mata suna zuwa su yi karatuttuka na aikin likita da aikin hada magani da jinya da ungozo ma da makamantan su dan su dawo cikin al'umma su kare mana waɗannan interest din amma kuma garin haka aka tashi turawa ana iya samun wata matsala to sai a duba wanne ne yafi mana sauki wanne ne yafi sauki shin mu hakura gaba ɗaya ba mu da nurse ba mu da likita mace ba mu da gynecologist ba mu da wata mace consultant akan pediatrics ba mu da wata mace masaniya akan pharmacognosy ko pharmacology ba mu da wata mace wacce ke ta kware akan jinya da karban haihuwa mu ci gaba da kaiwa arna duka waɗannan bukatun namu da waɗannan services din ko ko mu zabo su daga cikin yayan mu mai sacrificing din watakila na farko dadewa da zasu yi ba su aure ba da kuma in sun yi aure akwai tendency ba su zauna su zaman aure dafa abba domin kullun suna cikin asibiti da kuma tendency zasu wayi gari suna yawo da wani dan kankanin hijabi da tendency cewa zasu wayi gari irin kaifin basirar su da kulawar su da addini zata ragu domin zasu dole zasu rage lokutan su na muraja'a da hada alqur'ani su baiwa karatun waɗannan ilmomi na kimiyya da kuma tendency ana iya rasa ta ma gaba daya zata ta gama karatun gaba daya sai kuma ta zama yar duniya sai zama yanzu ba ta wakiltar kowa da haka yake faru ko to sai an yi wayin wanne ne yafi haka ake yin al'amari a cikin musulunci jama'a shi yasa akwai ba mamaki wai kaji wani malami yana cewa yanzu ba a buƙatar mujtahidai ko ba za a yi samun mujtahidai ba wannan dakikanci ne kenan ba za a yi samun professor economics ba dan shine ma'anar mujtahidi ba za a yi samun professor a banking and finance ba ba za a yi samun professor a surgery ba ba za a yi samun kenan yanzu wanda ya dauki wata formula ko ragowar ainihin abubuwan da su wannan mai sunan shi Albert Einstein suka kawo a cikin kimiyyar lissafi wanda ba a gano kansu ba ba za a iya samu wanda ya ci gaba da wannan bayanin ba kenan ko abubuwan da masana harkokin astronomy suka gano ba su iya gano sauran ba ba za a iya samu wanda ya ci gaba da wannan binciken ba kenan ai ilimi kullun ci gaba yake sai a musulunci za a ce ba buƙatar consultant ba buƙatar mustasharun ba buƙatar professors asatiza mutamakkinu dole ana bukata waɗanda tun farko ma su za su fassara mana asalin nusus din yadda suke sannan kuma su iya dabbaka mana waɗannan nusus din akan yadda rayuwar mu take ta yanzu din nan da muke rayuwa ba da jimawa bana akai wani conference a kasar Malaysia game da me musulunci yake ta cewa akan at-tibbul hadith modern medicine da kuma irin yadda modern medicine ya kai ga matuƙa wajen iya breaking wasu abubuwan da ake gada direwa not unbreakable yayi wani breakthrough ya shiga cikin wasu harkoki da ana ganda ba za su yi ba shine iya diban maniyi na mace da namiji a sa su a wani wurin da ba ciki natural ba kuma su zama da zar'ul a'da da ake yi shine wato abin nan plastic surgery iya canzawa mutane alkula mai sunanta koda ko transplant da ake zar da ake yi na ainihin abin nan bargo a cikin kafan mutum mutum ya tsufa ya kare da sai a ce bari dauri ba yanzu ko sai a je a ɗebi bargon wani mutum a saki cloning din shi a zirarame a cikin kashin shi sai dawo kamar kashin saurayi duk ana yin wannan musayar jini dialysis wannan da ake masu ciwon abin nan koda da makamantan su da abubuwa da dama da mu a nan kasama musan labarin su ba aka kira malaman musulunci da likitoci musulmai daga ko ina a duniya aka ce aka zo su zauna su yi bayanai akan waɗannan abubuwan da kuma me hukuncin musulunci da game da su ni na karanta asalin wato proceedings din da aka abin nan akan internet kamar summary na proceedings din suka yi bayani akan me ya halasta me bai halasta ba har da irin hukunci game da mutum ya ce in ya mutu ya baiwa museum kaza ko ya baiwa masharaha kamar a ce abin nan irin wuraren da ake yin forensic medicine wanda ake fafasa gawa a ga abin da ke cikin ta ya ba su kyautar kanshi gawar shi akai musu yayi tabarru ya aka ce mai hukuncin wannan mai hukuncin a ce idan mutum ya mutu a aje wani bangare na halittar shi a ainihin wato laboratory inda ake yanka kadaba din sun yi maganganu akan waɗannan gabaki ɗaya jama'a sun yi maganganu akan waɗannan suna nan rubuce-rubuce ne kaga ai da yake nan kasar din malamai ƴan ƙauye ne ba ma gayyace su ba da an gayyaci wani yaje ma duk abin da za a faɗa ma zai gane ba amma an gayyaci likitoci musulmai an gayyaci malaman musulunci masana fiqhu da tafsiri da aqida da larabci da an gayyace su daruruwan mutane sun je wajen mako guda akai ana wannan conference din yanzu wannan zaka same shi a risala zaka same shi ba ko alamar shi ba Allah shi kyauta fal mafsada allati tarattabu ala qatli hadha ar-rajuli a'zamu min al-maslahati al-muhaqqaqa min qatlihi abinda zai faru na maslaha idan an ainihin wato kyala wannan mutum ba kashe shi ba yafi girma da daraja fiye da abinda zai faru inda an kashe shi wa min zalika hadithun nas daga cikin mafsadan shine zancen da mutane zasu fara yi hadithu shamiti zancen mai zagi cewa annahu yaqtulu ashabahu ce ai muhammadu ma kashe sabban shi yake da anna haqiqata hadha ar-rajul laysa zahiratan lin-nas domin haqiqan wannan mutumi laysa zahiratan lin-nas bata bayyana ga mutane sabai ne ko suka saka su da annabi sallallahu alaihi wasallama wallahu a'lam Allah shi yafi sanin gaskiya a takeice dai lalle ana da buƙatar ya zama cewa an san ainihin wato waɗannan ka'idoji a cikin addinin musulunci at-tasi'atu ashara anna fi adami i'ta'ir rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallama lil ansar min al-ghanaim laysa jahalan bihaqqihim wajen kin manzon Allah da yake baiwa mutanen Madina wato ganima ba wai bai san matsayin su da irin abin da suka wa addini da irin yanda suka yi iwayen addini bane wala hattan min qadarihim ba kuma ya wulakanta darajar su bane hashahu Allah sallallahu alaihi wasallam manzo Allah Allah ya tsare shi daga yin haka min zalika Allah ya tsare manzo Allah daga butulci wa inna ma tarakahum thiqatan minhum ya basu ne saboda ya amintu da su bi quwwati imanihim ya amintu da karfin imanin su wa sakhawati nufusihim da kuma wato fadin zukatansu wa atalgana ima unasan yakhafu hala'ahu ya ba wasu mutane wanda yake ainihin jin tsoron tuntuban su ko faduwar su wajaza'ahum da kuma gazawar su da ainihin wato ci da zuccin su waya ta'allafuhum alal islam wadanda yake fatan ina ma su shigo musulunci ma'ana kenan mun fahimci kenan akwai wurin da za a zo sai a yi ma wanda ba shi aka fi so ba ba shi ne a kan gaba game da haka ba sai a yi mishi wani abin da kai da kake kan gaba sai ka kuma ka fi cancanta amma akwai wata maslaha da aka gani game da haka ina ba ta mun fahimci wannan jama'a to ka fahimci wannan maslaha kai da aka wa haka ma'ana a ce an zo rabon kujeruri na aikin haji ko majalisi na tafsiri kai kana ganin kai ne babban malami da ka dade a kungiya sai ka ji an dauki wani sabon malami wanda bai kai ka ba sai a ce ya tafi wani wuri da ya furomo ko a bashi wata muhimmiyar mas'uliya wata fitaka to ka dauka wannan wata maslaha ne ka dauka an ci mutuncin ka ne su kuma shugabannin su dinga yi da wannan fikira kuma su dinga bayyana wa mutane saboda kada shubha ta shigo sahabbai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam mutanen garin Madina ya san darajar su ya ambata ya yi wasiya da a girmama su amma anan sai ya musu irin wannan abun saboda mene saboda ainihin ya zama wato akwai maslaha da tsaye haka ita ce waɗancan sun fi su buƙatar wannan kuɗin su kuma imanin su zai iya tare su daga wannan matsala waɗancan ana da tsoron ba za su iya jajircewa ba su kuma ana da tabbaci akan imanin su domin sun jajirce tun babu waɗannan dukiyoyin daga ba a tunanin su canza su kuma waɗancan an yi daga su musulunta sanki yanzu ma da suka musulunta ana ganin kamar an ya ku sun tabbata musulmai wasu su ma suna cewa ne a jira ba za su musulunta ba sai sun yi shawara daga a ba su abin da zai ƙara jawo su a jika shine a lokacin ya fi zama maslaha fiye da wancan ainihin abin nan din shine abin da muka faɗa game da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cewa yana da ka'ida ta pragmatism shine kowane situation a duba me yafi dacewa kada a dinga yin dokoki wanda suke stagnant wanda suke ga sunan ba sa shaki ba sa juyawa babu wannan a musulunci akwai dokoki wanda suke inda sun shafar gudanarwa ne da rayuwa da al'amarin siyasa ko shugabanci dole sai an dinga cizawa ana hurawa dole sai an dinga jan kafa ɗaya gaba ana jan ɗaya baya ana duba meye maslaha meye zai je ya dawo meye consequence menene abin da za a samu na ainihin wato ci gaba ko rashin sa game da wani hukunci ko ba wani ba a kafin mu dakata akwai tambaya da wani dan uwa ya rubuta jiya da yake rubutun na ga wannan sai su malam Shaibu Imam da'awa gaskiya malaman primary amma dai nayi kokari na karanta shi sosai wajen kafa biyar kafin na gane me yake nufi yana magana ne game da wai ingancin an ce hadisan duk da suka zo game da cewa giragizai sun dinga kewaye annabi sallallahu alaihi wasallam a tafiyar shi da yayi dinnan zuwa kasar Sham ko tare da amminsa a farkon kafin annabta wai da gaske ne duka ƙarya ne abinda ma'ana tambaya take kenan to gaskiya wannan riwayoyi sun inganta eh duk wanda yace ƙarya ne shi zai kaita su a ilmanci wannan kissa al-Imam Tirmidhi yayi wuceta da Imam al-Hakim da Baihaqi da Ibn Asakir da wasu malamai zan iya tuna waɗannan zuwa yanzu Ibn Asir a cikin Ibn Asakir a cikin Tarihu Dimashq cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam sun yi tafiya wannan Buhaira ko Buhara yake ko Buhaira ya fito ya ga inuwa yace waye wakilin wannan yaro aka nuna masa yace don Allah ku mai da shi kunga abin da ke faruwa duk inda yayi inuwa tana kare shi sannan har ga wasu ma suka zo suka ce suna cigiya wani annabi da aka ce annabi na ƙashin zamani an ce ya bayyana wannan Buhara bai nuna musu shi ba yace ku tafi ku ta neman shi baya wannan kisa ta inganta abinda kawai yake munkari a ciki shine ambaton Bilal a cikin kissar wanda suka ce kisa bata inganta ba abinda ya ba su shiba abu biyu ne na farko shine riwaya wani sahabi ne mai suna Abu Musa al-Ash'ari Abu Musa al-Ash'ari kuma ya musulunta ne a ƙarshen zaman Madina shekara uku na ƙarshen zaman Madina kuma kamanta haka ita kuma kissar ta faru ne manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana da shekara 12 a duniya kaga fadin abin da yawa sai suka ce to wannan ya zama irsali kenan to a kaidan musulmi kuma wannan irsali ne amma mursalus sahabi ne Aisha tana ba mu labarin abin da ya faru a Badrul Wahyi Abu Hurairah yana ba mu labarin abin da ya faru na auren Khadija kuma duk ana karba to shine shi ma irin wannan ba zai zama illa ba wanda ta ainihin raunata hadisin na farko kenan na biyu kuma shine wannan nakarar ta magana ambaton Bilal a ciki cewa sai aka ce to Bilalu ya raka annabi ya mai da shi Makka kai ya wuce wannan kasuwancin to wannan shine nakarar da ke ciki na fata mun fahimci wannan karanta ainihin littafin ainihin wato asiratul nabawiyya as-sahiha ko kuma sahihu asiratul nabawiyya na malam Muhammad Nasir bin al-Albani da kuma ainihin wato wannan littafin ma a can baya ai wannan karatun yana nan a daidai wajen shi ma zaka samu ƙarin bayani a cikin game da haka da kuma littafin sahihu Jami'u Tirmidhi na shi dai malam Muhammad Nasir bin al-Albani Allah ya ji kansu da rahama gaba daya za mu tsaya nan insha Allah muna roƙon Allah madauki sarki ya saka mana da alkhairi akan abubuwan da muka faɗa na gaskiya kurakuran da suka faru Allah ya gafarta mana Allah ka tsare mu daga sharorin kawunan mu ka tsare mu daga riya da nifaka da ainihin rashin gaskiya ya Allah ka jika mallam Albani ka mishi rahama ka sa ya huta Allah ka shahada sa shi da Abdullahi da Umma Abdul Barri Allah ka dauka darajar su a cikin illiyina wa shuhada'i was salihin ya Allah ka yuƙaƙa abin da suka bari a baya na ƴan uwa da dalibai da ainihin iyalai da karantawa da manhaji Allah ka sa ya wuce yadda suka tsammanta muna faɗa wannan magana sannan muna addu'a kuma ƙasar mu ta Najeriya musamman arewacin nan Allah ka gyara mana ƙasar mu Allah ka sanya albarka a wannan ƙasa ta mu Allah ka gyara mana wannan hali da muke ciki na ainihin tsoro da ta'addanci da zalunci da talauci Allah ka canza mana zuwa hali mafi kyau subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka wassalamu alaikum